أمس عشان تنبيهينكو دا كما شاور ولي أيو شابيو غوتان شوال هجرا دبو إيادة داريهدو دا أربعين دا بكوي وان دي 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 دا تلاتين دا دا غوتان أكو شكرا تدبو بيو دا أشرين دا شدا سنانا إنجينيا عبدالله آدم موسى كم وانا شريانا زوامكو كيزي دا الأنصار سجول في شرق أفسوان كانوا kamar kullum muna tare da babban malaminmu associate professor Abdullah Usman Umar Gadan Kaya muna yi wa malam barka da zuwa
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wannan shine shirin mu kashi 64 ba tare da bace lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko bayan sallama yake cewa dan uwansa ne ya dauke sa yana masa aiki a gidansa to ya kasance idan ya aike shi siyo abu kamar abin 11,000 ne sai ya ce 12,000 ne so ya ce a wannan sabbi taba ba shi kyautar da ta haura da su wanda suke cin haram shi ne yake tambaya yanzu ya zai yi
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda biyan bisa ne da Allahu ma'alim ya koyi wa zai mai aiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne ga Allah ta'ala godiya sai sai da cikin wannan filin da su shi tambayi da shawarwari da ma'aurata kamar kullum
ayyo Allah godiya da kuma roƙon sa da addu'a akan yi mana komai ya ci gaba da kulawa da mu ya ci mu kemai a gaza mu dan uwa yana yin tambaya yana aiki da dan uwansa wajen shekara 4 ko yana tare da shi amma yana ƙara masa kuɗi a cikin kaya idan ya an siya ko in zai siya 5,000 sai ya ce mai 6,000 ne mana dai na dora kuɗi irin yadda yaran shago suke yi na farko wannan haram ne bai halatta ba bai inganta ba na biyu duk wanda ya dauke ka aiki ku yarjejeniyar shi kowaye shi ku yarjejeniyar shi ka ce da shi kaza zai baka idan bai ishe ka ba ka ce ya ƙara maka in bai ishe ka ba ka ce ya ƙara maka har sai in an zo daidai gabar da kake ganin ta ishe ka din amma mutum ya zauna a ƙarƙashin wani yana zaluntarsa kuma bai rabu da shi ba kuma shi ma ya zo yana zaluntarsa wannan ba daidai ba ne duk kuɗin wanda ka ɗauka ka zara ba da izininsa ba sai ka biya shi tunda shi kam ai ya gaya maka kuma ka yadda kake ta yi masa bauta ba tare da ya baka abin da zai wadace ka ba sannan kuma ka zo kana zara masa kuɗin sannan haram kamar yadda da yawa za ka ga wasu yara a kasuwanni ai ni baya biya na kuɗi sosai da haka ni ma Allah zan zari nawa haram ne bai halatta ba to ya zai na farko dai ka jaddada tuba ka ga Allah cewa kai abin nan ba daidai ba dan ka saba wa Allah na farko kenan abu na biyu idan akwai wannan kuɗin ka kiyasta ka mai da su cikin shagon kiyasi za ka yi ka ce watakila ka ci ko 200,000 ko 300,000 ko sama da haka ka rinka biya a hankali shi ne abin da zai yi ka rinka biya da 20,000 da 10,000 da 100,000 da 30,000 kana biya abu na uku na ƙarshe in za ka iya shi ne ka je ka sanar da shi ka ce alhaji zaman da muka yi da kai lokaci kaza na shiga hakkinka na yi ta yin kaza ina neman ka yafe mun shi kenan in ko ba za ka iya yin haka ba to ka rinka ragewa hankali insha Allah kana addu'ar biyan bashi Allahumma aqdi anni dayna wa aghnini min fadlika an masyaka Allah zai biya maka wallahi wala nam
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba yake cewa yana da budurwa yana son ta tana son shi wai amma sun aikata zina amma ya ce yayi da na sanin aikatawa ya ce sau biyu yana turawa gidansa ana cewa wai sai ta gama makaranta ko dai sai ta yi makaranta ya ce idan ya tuna abin har kuka yake yi ya ce kuma dai yana son ya aure ta shine ke son malamin ya ba su shawara
to shawara dai ka jaddada tubanka zuwa ga Allah da ka je ka lalata ƴar mutane ka zama fasiki ka zama mazinaci dan haka ka jaddada tuba zuwa ga Allah madaukin sarki ka nemi afuwarsa kuma ka nemi yafe maka na ɗaya kira kuma insha Allah Allah zai yafe maka abu na biyu tunda ka tuba ba za a ce ba za ka neme ta ba za ka iya neman tunda kana son ta sai ka ta neman ta ka ci gaba da zaman jira tunda ubanta ya ce sai ta gama makaranta sai ka ta jira ba kuka za ka yi ba ko mutuwa za ka yi dole sai lokacin da ubanta ya kayyade mata za ta yi aure shi za ta yi dan haka kukanka na banza na shirme ka je ka yi barna da ƴar mutane sannan kuma ka yanzu kana wani koke-koke wai a haɗa kuka aure ta to kukanka ba da wani amfani tunda ba kukan tsoron Allah ba ne kukan soyayya ne yawwa kai ka je ka yi ta kukanka amma ka jira in ba ka ba kuma wallahi ka je ka yi auren ka shi mu alheri ka je ka nemi wata ba ita ba ka je ka yi aure amma hanyar ai amsar ma a fili take ko ya haƙure ya je ya aure ko ya ta kuka ya jira har sai lokacin da ubanta ya sa Halimatu ta yi aure Allah shiryar da mu kuma Allah ya ƙara maka imani ka yi ƙoƙari da ka ce ka yi ɓarnar kuma ka tuba zuwa ga Allah amma dai son ta bai fita a ranka ba na'am malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa suna samun sabani da mijinta saboda yana yawan zaginta kuma tace ko ba ta yi mai laifi ba tace yanzu haka ya sa mata hawan jini da ciwon zuciya kuma baya sai mata magani idan cuta ta kama ta ko ciwon ya tashi sai ya ce ta je babanta ya sai mata tace tana da yara guda biyu abin ya fara damun su zagin da mahaifin yake yi yake mata a gaban su yana mata barazana da saki tace yanzu ba ta son ma zama da shi abin ya ishe ta dai take so malam ya ba ta shawara
guda biyu ne idan za a yi masa nasiha ya gyara ku ci gaba da zama ya gyara shi ya fi idan ba za a iya yi ba kuma ki nemi ya sauwaƙe miki shi ne ya fi miki alheri kurum ki nemi ya sauwaƙe miki kuma akwai hanyoyi da yawa za ki neme sauƙi miki ba hakkinki tunda ba kya son zama da shi kin ji ya ishe ki to ki rabu da shi wallahu alam
Allah saka da alkai wannan yake cewa wai ya halatta a hana mutum shiga masallaci kuma musulmi ne saboda yayi kitso ne sai aka zo ya zo masallaci zai yi sallah sai suka hana shi shiga irin sun ga kitsan nan to shi ne yake tambaya ne yake tambaya ya halatta ya fada da su ya kokawa da su
ya halatta ba
sai ya shiga
bai halatta ba tunda ai su abin da yasa suka hana shi bai halatta ba ina nufin bai halatta ya fada da su
yau
su kuma ya halatta su hana shi ga saboda yayi kama da mata kuma yanzu wannan kitsan ai kaga koyi yake da turawa kafirai koyi yake da yan bal koyi yake da turawa dan haka sun ga kai koyi ne da mutanen banza ka fidda kanka daga layin musulmi na kwarai dan haka sai suka hana ka dan haka in kana so ka samu cikakken yanci a dakin Allah to ka je kai aski ko ka bar gashin ka yadda kowane musulmi yake ajewa kada ka zo ka wata shiga ta shuhura ta neman suna kuma ka zo ka je za ka faɗa da mutane ba su yi laifi ba dan sun hana ka shiga masallacin su saboda su masallacin mutane ne kammalan luka milai kai kuma shigar da kai gaskiya ba shigar kwarai ba ne yawwa dan na jin ko neman aure za ka je ba za ka yi daka je gurin surukin ka da wannan kitan ba inda za a ce sarkin garin ku yana neman ka to ka dan sa hula karfe to abinda al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi an-nas abinda ranka ya dar ya kai kuma baka son mutane gani wannan shine laifi dan haka wannan kitse-kitse da samari matasa suke suna koyi ne da Allah suna koyi ne da ƴan kwallo suna koyi ne da yahuda kuma ba laifi idan an hana su shiga wani guri mai daraja dan su ladabta su gyara wallahu ta'ala a'lam, annabi yana yin kiɗo abinda suke cewa annabi yana kiɗo, to amma ba irin wannan bane kiɗon da annabi yake, ba irin wannan kiɗon da arna suke yi ba, ba shi bane. Yawwa, kuma ba inda aka ce wai ka je kai koyi da annabi ya yi kiɗo kai ma ka je kai kiɗo, ba inda aka ce haka. Gashin sa ne yayi yawa yawa, kamar da yazo cikin Shamal Muhammadiyya mai riwaya ke cewa ma ra'aytu bi limmatin min rasulillah, ban ga mutumin da yake da tarin gashi gashi har yana soka gadon bayan sa irin annabi, to sai tufka shi ya tufka ya tufka shi haka ya rage masa yawon da yake a fuskar sa da wa da sauransu, shine kawai Allah ga nan da mu nam
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa shawarar malam take nema akan wani al'amari da ya shafi rayuwa, ta ce shekara ta 18 an mata baiko, yanzu ma dai saura sati uku a daura aure. To sanda wanda yake neman naka ta ce dan uwanta ne, kamar dai cousins take dan da mahaifinta da mahaifinsa uwansa daya. So an tambaye ta a lokacin, aka ce tana son shi, ta ce saboda ta faranta wa mahaifiyarta, sai ta ce eh tana son shi. To amma abin yanzu yana ƙara ƙaratowa, to wai ba ta samun nutsuwa a cikin zuciyarta. Ta ce kuma mutumin ba wai mutumin banza ba ne, ta ce mutumin kirki ne, yana da halaye na gari, amma zuciyarta tana jin ba ta son ta aure shi, tana jin ba ta da sha'awar wannan auren. Ta yi istikara ta yi istikara, amma dai still hankalinta ta yaƙi kwanciya, kuma yanzu tana tsoron ta ce ba ta amince ba, kuma tana tsoron ai aure ta zo ba za ta iya masa biyayya ba ko dai wani abu.
Abin a fili yake, na farko dai ke kika yi kuskure, aka tambaye ki kina so, kika ce kina so, alhali kuma ba kya so. Wanda ya kuskure kuma dole shi zai girbi kuskuren da ya yi. Ke kika yi kuskure, aka tambaye ki ka ba da amsa, su kuma suka ɗauka suka baki wanda ka ce kina so. Da yake nan kuma alhali ba kya so don ki faranta mai yafiyarki, to amsar shi ne sai ki ci gaba da yin auren don ki faranta mai yafiyarki. In kin ga za ki yi, tun da wancan lokacin da aka tambaye ki kin ce kina so don ki faranta mai yafiyarki, to yanzu ma sai ki faranta mai yafiyarki, ki cika ladan ki faranta mata. Abu na biyu, tun da ya bayyana gare ki kin ce ba kya son sa, to wannan bakin da ya yi ƙarya ya ce yana son sa, to sai je ƙaryata kansa, ki je ki samu mahaifiyar ki je ki ce mama wallahi ni fa abin da na ce miki ina son wani, ni fa ba na son sa, ki je ki samu baban ki fashe mai da kuka ki gaya mai, saboda wallahi in dai wannan abin da yake faɗa haka ne, ina tausayin wannan mutumin da zai aure ki, dan tabbas zai ga wulaƙanci malam. A ina son gaya maka wani abu injiniya, a duk kuskuren da mutum zai yi kada ya kuskure ya je auri matar da ba ta son sa. Duk wanda ya auri matar da ba ta son sa, to ya shirya karɓar wulaƙanci, wato tifa tifa kala kala. So na farko dai ba za ki masa biyayyan da za ki samu aljanna ba, da zai ji daɗin ki ba, to gwanda kar a yi kar a fara kawai, ko da sati uku ne ki fara cewa a ɗan ɗaga, in sun ce zuwa shi ki ce a ɗaga miki zuwa shekara uku, daga nan za su gane ina kika sa gaba. Haka za ki ce a ɗan ɗaga miki auren nan yaushe, ki ce shekara uku, me ya faru wallahi ba kya jin daɗi, kina ta addu'a ne hankalinki bai kwanta ba, daga nan sun ce shekara uku kam kowa ya san cewa ba kya so. To duk yanda za ki karki bari a yi auren nan, idan ba za ki iya yin wancan fatawar ta farko da na baki ba, to karki bari a yi auren, ki ta kuka ki ta ba su haƙuri, ki ta kuka ki ta ba su haƙuri. Shi kuma mijin naki mai neman naki, in mai tausayin kansa ne, mai ƙoƙarin rufa kansa asiri, to da ya kamata ya ɗaga miki ƙafa ya rabu da ke kawai, zai nemi wata baki ba. Amma matuƙar kika yi wannan auren, za a kai ki ne haka gidan ba daɗi, in kin gan shi ba za ki ji daɗi ba, ba zai ji daɗin rayuwar aure da ke ba, sannan kuma ga fushin Allah. zaki gamu da shi na musguna wa Allah dan haka ki kiyaye inji abin da na ga miki da farko sai ki zabi daya Allah ya baki nasara kuskure kan kin tafka shi na'am
haka taka kai mai tambaya ta gaba take cewa wai tana da wani saurayi da yake santa kuma ta saurare shi tace saboda ba ta da wani amma bata taba ji tana son shi ba amma shi wai ya dauka da gaske tana son shi idan zai mata alheri tana nuna rashin amincewa ta kamar in zai bata kuɗi amma sai ya dage sai ta yi karba ko sai yayi mata tana karbewa yi tace waya ce kai ya taba bata wai bata ce a ta yi ta karba so shine take tambaya wai kayan da yake bata halal ne ko haram so da shi yana ba ta ne saboda yana tunanin zai aure ki amma ita wai bata taba jin tana son shi ba
to wannan shine hakikanin yaudara da mata suke kanan kenan sai ta karban kudin mutane ba su da niyyar su aure su wannan cin amana ne kuma yaudara ne irin wannan kudi da kuke karba haramun ne ya da tabbatun da shi kararatu nafsi ke a cikin ranki kikin san ba auren su nake ba za ki ku daina karban kudin samari idan ba auren su za ku sa wanda kika yadda da shi kina son sa kin aminta da shi da abin da ya baki karbi ki cinye ba shi da hakkin in kin gama kuma ya ce ki biya shi amma wanda kin san baki son sa kuma ba za ki aure shi ba zai zo yana baki yana ci la ya ji su ke da yan uwanki duk da kuke wannan mai halatta ba na'am
mai tambaya ta gaba take cewa wai menene hukuncin mata aure ta yi lalle a hannu ta fita da shi ba tare da ta rufe hannun ba
bai halatta ba bayyana ado Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna har zuwa karshen aya Allah ya yi bayanin wa ake bayyana wa ado ya gani da aka bayyana lalle bayyana ado ne haram ne za ki rufe hannunki ba za ki bayyana kulliyar ba haramun ne da aka sai ki sa safar hannu ko ki sa dogon hijabi sai ki fita saboda shi lalle sha'awa yake tarawa lalle yana ƙara wa mace kyau wanda ya ga hannayenki ai ya ga wani abun da zai ba shi sha'awa to kuma ya aikata haram to amma shi lalle malamai sun ce mustahabi ne tsaka lalle ana son duk inda mace take lalle ana so duk inda mace take ta rinka saka lalle ba a so ma mace ta zauna makaruhi ne mace ta zauna a kafar ta ba lalle hannun ta ba lalle wannan makaruhi ne matan zamani yan birni da suka daura cewa lalle su sani lalle addini ne ado ne kuma addini ne lalle ana son a yi shi ko cikin kwanakin haila ma mace da take al'ada tana haila malamai suka ce ba laifi ba ne wato a rinka saka lalle akwai sahabbai ma da suka nuna ƙarara suka ce suna son lalle Sa'd ibn Abi Waqqas yana son lalle Uqba ibn Amir shi ma yana son lalle kuma sun kwaɗe ta mata su rinka saka lalle haka lalle addini ne lalle kwalliya ne kuma lalle yana ƙara wa mace ainihin wato kwarjini a idan mijinta da daraja amma ana yin lalle ne ga mijin da za a aura ko kuma a gida a cikin yan uwanki mata to su ne halatta su ga kwalliyarki su ga adanki a ban da sauran mutane na waje wallahu alam na'am
ko da iya matan aure ne
ya halatta yan uwanta mata su gani ya halatta mace ta yi lalle yan uwanta mata su gani ta ci a kwalliya
ba abin nufi iya matan aure ne in suka fita suka bayyana adin laifi
a ba sai matan aure ba har yan mata har yan mata masu tallan kansu a titi da yanzu matan kasan talla suke na karukansu wallahi wato injiniya abin da yake ban tsoro wato rashin kunyar da mata yan mata yanzu ke da shi wallahi fitina ta isa rashin kunya yan mata kunya tafiya take a cikin idanuwansu fiye da yadda suke tsammani yanzu malamin su suke neman masa abin tausayi abin kunya abin da matan da ba su san da shi ba amma yanzu kaga yarinya budurwa ta feke idanta gawo tai ta bin namiji tana neman namiji tana kiran namiji tana masa maganganu na fitina ba sa iya hakuri mallan dafa mace ba za ta iya bude baki tace tana son wani ba amma yanzu kararar suke fada za a iya tsare kuma wata ta tsare ka kai tsaye ta ga kwayar idanka ka ga kwayar idanta tace ita kusanka take Allah soke
mitambaya ta gaba take cewa mijinta yana bin mata tace kuma yana kwanciya da su tace idan ta bijire masa akan kwanciya ba ta yi laifi ba tace ita kanta baya biya mata bukata sai ya sa TV neme ta ba saboda bai da lafiya amma ya iya neman na waje shine tace idan ta nemi saki ba ta yi laifi ba
namiji yaje neman matar da ba ta sa ba a waje haram ne zina ne azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhum mi'ata janda wala taqrabu zina duk wannan ayoyi ne suke magana suke haramci akan mu'amala da zina da haka mijinki yana aikata haram ne yana aikata zina na daya kenan abu na biyu ki kaurace musu a shimfiɗa kuma ke ma haram ne ki kaurace musu a shimfiɗa haram ne kenan ya aikata haram ke ma kin aikata haram ba inda aka ce dan saboda yaje yana bin matan banza ke kuma ki kaurace masa sai dai in zaki kaurace masa ne saboda ki tarbiyantar da shi zaki kaurace masa ne saboda ki ladabtar da shi idan har guje masa da kaurace masa nan zai sa wani dalili ne da zai sa ya ainihin wato bar aikin nan to ba laifi zaki iya kaurace masa amma in ba haka ba to kada ki dada zuwa ki dada jefa cikin fitina tunda matarsa mata sunna ta kaurace masa kar ya zo ya guje ya je fada cikin aikatan haram kuma to amma akwai dalilin da zai sa ki guje shi tunda yana da alaka da matan banza a waje to ai baki da garanti kai ya debo miki ciwo ya sa miki idan kina jin tsoron zai iya sa miki ciwo to ki guje shi ki kaurace masa sai ya tuba sai ya kuma je ya nemi magani sai an baki garanti tabbas amma duk da wannan zancen da ke wannan kawai gwanda ki neme sauke miki tunda kin tabbatar mai neman mata ne idan ina faɗa ina mai mita kullun duk namijin da aka tabbatar yana neman mata yana jira an tabbatar to a gaggauta zama da shi ya daina wannan abun ya alƙawari ya daina in bai daina ba kuma aka shawara kuma ya fi zaman lafiya Allah ya sauke na'am
Allah ya saka da alkari wannan yake cewa dan Allah a ji hankalin mutane game da masallacin juma'a mutum zai zo da sallah ya shimfiɗa ya tafiyar sa ya tafi wani waje sai an fara hutuba ya zo yana tsallaka mutane
to na farko dai malamai sun yi magana akan hukuncin kama wuri a masallaci bid'a ne ina cikin sababbin abubuwa da masallata suka kawo a cikin masallatai wannan ba daidai bane ko ware wani wuri wanda bai zama larura ba ga wata shakhsiyya wannan bai halatta ba sai in larura ne ko da tsananin buƙatar haka amma a girmama wani a bar masa wurin da zai zauna in ya shiga wannan ba laifi bane amma a hana kowa zama a kakkama wuri wani ya zo ya saka abun kama wannan duk haram ne yanzu abin da zai bakanta maka a wasu daga cikin masallatan ahlus sunna ba wallahi malam wani shi ya tafi masallacin juma'a da tun da karfe 9 sai ya debo huluna 20
to
bare ko hula 20 to ai ba kowa a masallacin daga masu shara ne in yanzu sai jejjefa ka san ba na so na faɗa ka san lalacewa wasu daga cikin mutanen mu ta kai ga har kuɗi ake ba su yanzu business suke yi da kama wuri a masallaci wanda har littattafai malamai suka rubuta akan wannan hadarin da kama wuri a masallaci mutum ya kama wani dan uwansa wuri a masallaci idan an tashi sallar juma'a ya sallame shi sai ya saka masa yan kudin a cikin wannan tsohuwar hular sai ya bashi wani kuma sallayu ne za ga ya debo kamar guda 30 ko 20 sallaya duk inda yazo sai ya shimfida daya ya shimfida daya ya shimfida daya mutane marasa albarka marasa kirki a cikin aikin Allah da ake neman lahira sai kun zo kuna neman kudi a cikin wannan abu ya ka bi halatta ba can wannan duk wanda yazo ya kama wuri irin wannan aka gane shi a dauke abin da yasa din a zauna a sallah wuri a wullan masa da hularsa ko sallayarsa wannan ba daidai ba ne ba ɗabi'a ce ta ƙwarai ba sannan kai wanda aka kama maka wurin ka aikata haram guda biyu ne haram ɗin farko takhatti riqaban nas tsallaka wuyayen mutane kafaɗin mutane wata ran manzo Allah yana huduba a sallar juma'a sai ya hango wani mutum ya takhatta riqaban nas yana ta tsallaka kafaɗin mutane annabi ya ce ya daka masa tsawa ce ijlis faqad azaita wa anaita je ka zauna ka cutar da mutane ka nisantar da kanka daga ainihin wato rahmar ubangiji yana kan munbarin ya daina hudu ba ya daka mai tsawa zaka haram ne tsallaka kafaɗin mutane a masallaci sai dai da larura ko ya je alwala ya jaddada alwala ko cikin su ya dan murda ya je ya dan shiga ban daki ya dawo to wannan yana da uzuri amma kawai mutum ya tsallaka mutane wai ya hango wai wurin zama a can gaba ya ta tattaka wannan ba daidai bane kuma kuskure ne dan haka mutanen da suke wannan ɗabi'ar su yana duk wanda yake son masallaci ya ga liman ya zo da wuri wanda yake so ya ji hudu ba gashi ga liman ya zo da wuri amma ka fifita al'amarin neman ka na duniya ka tura wani mai matacciyar zuciya mai karamin tunani mai karamar kwakwalwa mai karamar zuciya ya daina kama maka wuri a masallaci kuma kai kana jin cewa ka zo ibada wani ya zo tun karfe 9 kun hana shi zama kun mai da shi sahun baya kun ɗebe sahun gaban wani fa aikinsa kawai zai zo zuwa da abin zama ne sai jejjefa a can ya jejjefa a can sai jejjefa a can watakila yana riga kowa masallaci wallahi bidi a kuke duk wanda yake zana kama wuri a masallaci yana zuwa da sabon addini ne kuma bid'a ne kuma bai kamata a barshi bid'a ba a nan nade abin a tattare ko kawai mutum ya zo ya kabbara ya Allahu akbar kai zaman ka in ya zo zai tashi ka ku ta tafka rikici ko a cikin masallacin ne saboda gurin haram ne Allah shirya da su ya gano da su na'am
Allah saka da alkhairi wannan take cewa aurenta ya mutu kuma ba ta yin al'ada duk kusa sai bayan shekara daya to wata malamar suwai ta ce masa wata uku za ta yi to yanzu ta ma yi auren wai har ta yi wata uku ta yi aure eh sai ta ji wasu malamai sun ce ai sai ta yi shekara uku
aiki ya jiga
shi ne ta ce yanzu ya abin yake
na farko dai kuskure ne ba ki idan wata uku kuma kina jini duk matar da ku rike mata duk matar da wani larura ko wani uzuri ya sa jininta yana tsawo ba ta yi akan lokaci to abinda malamai suka bada fatawa sai ta jira wannan jinin ya zo ko shekara ɗaya ne ko shekara biyu sai ta jira ya zo sai ta irga ɗaya dan shari'a cewa ta yi iddaki zaki kwana zaki wata uku ne ko dai wata uku ko jini uku iddaki zaki jini uku ne zaki jini uku ba wai wata uku ba saboda wata uku wanda baya jini ne gaba ɗaya zai wata uku karamar yarinya da bata fara yi ba watakila sai kuma tsohuwa tukub da ta daina yi to ita tana yi ai kina yi tunda kina yi kin gamu da larura zaki zuwa ki sha magani likita ya baki magani jinin ya zo ki lissafa zaki iya wannan ki sha magani jinin ya zo ki lissafa da haka an yi kuskure kuma abinda aka yi ba daidai ba ne dole sai kin jira wannan jini guda uku da aka hukuncin ki wannan aure an yi shi a cikin idda ba gama ba sai a fita aje a jira idan an gama jini sai a dawo ku saki sabon dauran aure. Allah shirya. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ta taɓa yin aure tun tana shekara 16 ta haifi yara 5. Ba abinci a gidan. Aka rabu da mijin. Sai ta je ta auri wani aure, ta auri wani mijin ta haifi yarinya ɗaya. To sai ce gaskiya yaran nan guda 5 su daina zuwa gidan shi.
Shiwa.
Shi sabon mijin kenan.
To
sai ta ce gaskiya ba za su daina zuwa ba. Sai ce to in sun zo ma kasu ci mai abinci. Ta ce ita kuma akwai yaran sa ita ma guda 4 wanda take rikewa fa. Wanda matar shi ta tafi
gabari
ta bari. Yace in sun zo kasu ci mai abinci ai ba shi haife su ba. To shine ta ce gaskiya ita tana ganin za ta hakura da wannan auren kawai ta koma ta ci gaba da tarbiyyar yaranta. Shine take tambayar mallam shawara.
To na farko dai mun sha faɗa yana daga cikin illolin kashe aure. Macen da take da tarin yaya ta bari aurenta ya mutu ko ta kashe aurenta za ta yi da na sani akan abubuwa da yawa sai dai idan abin ya zama ba yanda za a yi. Amma galiban auren raki da ake kashe su akwai yaya a tsakani. Wallahi yana biyuwa da na sani da nadama. Dai kenan. Abu na biyu wannan mijin bai kyauta ba gaskiya. Shi miji na biyun bai kyauta ba kuma bai yi karamci ba. Shi yasa kullum mata muke gaya muku da yawa mazaje da kuke gani ku suke so ba 'ya'yanku suke so ba. Kullum mace za ki zo kina rike da danki dan karami ya ganki ba zaura da dan dama damanki. Idan an zo sai ya ce in ce dai ba da wannan zaki tafi ki auren ba. Sai an kori danki. Dan haka soyayya ce ta kawai gangan jikinki a more jikinki ba wai soyayya ne ana son abin da ke ma kike so ko kuma ana son su da yarki ba. Amma mata abin tausayi ba sa fahimta ba sa ganewa kullum ana musu faɗa ana ja musu kunne amma ba sa fahimta. Da haka kin auri miji wanda yake da ra'ayin riƙau kuma ya hana yayanki su zo gidansa ne to kuma bai halatta su zo ba. Ke uwarsu ne amma shi ba ubansu ba ne to bai halatta su zo ba. Abu na biyu ƴaƴansa da ya ba kike riƙewa ke kika dama kika karɓa kike riƙewa Allah zai ba ki ladan ruwan ƴaƴa kuma ba bai halatta ki hana su cin abinci ba inda abincin ubansu ne ai. Ke kuma ƴaƴanki waɗancan ɗin abincin ba na ubansu ba ne ba namijin uwarsu ne. To mijin uwa kuma yana iya yin ruwa ya ce ba zai ba wa ƴaƴan matarsa abinci ba wanda ba ƴaƴansa ba zai iya faɗan haka a ra'ayi. Na sadar da bai kyauta ba kuma abin da ya ba daidai ba ne. Abinci kan ai ana ba wa almajiri ma. Abinci ana ba wanda ba a da alaƙa ma da shi ai ballantana wanda aka san shi ake da alaƙa da shi. To idan za ku sulhunta shi ya fi kyau a gyara ku ci gaba da zama ƴaƴanki kuma su rinƙa zuwa gurinki. Ba yi da ƴanci kuma ya kamata maza su sani. Ba wani namiji da yake da ƴanci da bayan ya auri mace tana da ƴaƴa a wani gida wai ya raba ta da ita da ƴaƴanta ya ce wai ƴaƴanta ba za su zo wajenta ba ko ita ba za ta je wajen ƴaƴanta ba. Wannan babu dalili a kai son zuciya ne kawai da zalunci da mulkin kama karya da wasu mazajen suke idan sun yi aure. Annabi ya hana ta akuya ne ka raba ta da ita da uwarta ɗan akuya ɗan tinkiya ka raba shi da uwarsa haram ne. Ballantana ka je ka auri mace tana da ƴaƴa rakwacam ka auro ta ka ɗauke ta a cikin ƴaƴanta kuma ka zo kana gaba da ƴaƴanta wai sun zo gaishe ta. Wannan babu dabbanci da rashin hankali da ya wuce irin wannan gaskiya. Da haka ba daidai ba ne ƴan uwana ya kamata ku yi ƙoƙari ku kiyaye kar ku shiga hakkin ƴan uwanku kada ku cutar da su kada ku zalunce su. Ke kuma ki je ki ci gaba da ainihin wato dafa musu abinci. Ya'yan nasa wancan ɗin da tun da kayan abincin ubansu ne kuma naki ɗin bai halatta ki ba su ba sai dai in zaki sai naki abincin da banki musu saboda ba kayan ubansu ba ne. Idan za a samu sulhuntawa ku zauna lafiya ya fi haka muke so ba masan kashe aure. Amma idan bai zai yi ba in ga wannan mutumin zai raba ki da 'ya'yanki ne kuma abin bai miki ba ki neme sauƙi miki kawai. Bana baki dama ki shawarar ki dake ta zama da sunan tarbiyyantar aure ki nemi wanda zaki kafa mai sharadi. Ummu Salama ta koya muku ba ku aiki ne da shi. manzo Allah da ya aiko yana neman Ummu Salama, sai ta ce aje aje mata inni imra'atul masbiya, ni mace ce mai yaya, ina da ƙananan yara kuma lalle ina so za a ɗauki nauyinsu. Allah ka ji mata masu izza da ƴanci. Sai annabi ya ce aje a gaya mata an ɗauki nauyin yaron nata, inda ya aure ta za a ɗauki nauyin yaronta. Daga nan malamai suke cewa ashe yana da kyau mace idan za ta yi aure ko mijinta ya mutu ko aure ya mutu, ta gaya wa wanda ya zo neman ta, in kana so na da gaske ne ina da yaya. Duk da cewa dai gaskiya wannan mata za ta daɗe ba ta aure ba. A wannan zamanin maza suna gujewa mata ne masu yaya. A wannan zamanin maza suna, wasu mazan suna da ƙarancin tausayi na taimakon mace mai yaya. A wannan zamanin kowa ya riga ya sani duk macen da Allah ya jarrabe ta da tarin ƴaƴa ba lallai a aure ta a unguwarsu ba, ba lallai a aure ta a garinsu ba. In an ci sa'a sai dai a kai ta wani garin a kwashi ƴaƴan, ta je ta zawarci a wani garin can wani mutumin ƙauye ya ganta ya ce yana so, ko na wani birnin na wani guri ya ganta yana so. Wallahi akwai ƙarancin tausayi a cikin zamantakewarmu na yau da gobe. Da haka ina daɗa nasiha wa iyayena mata, sai kun yi haƙuri da mazan zamani, kuma ɗin ƴaƴan zamani ne, ku yi haƙuri ku kai zuciya nesa, da shi ne aurenku zai daɗe, ba zai lalace ba. Amma matuƙar za ku yi ta kashe aurayenku, to a shi ne kuke da ku karɓi irin wannan wulaƙanci da canjin rayuwa. Allah ya wana ku wana.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa hukuncin, me hukuncin auren da miji yake gaba da matarsa? Ta ce tsawon wata ɗaya yanzu ko ta kira shi a waya baya ɗaga mata waya. Ta ce ya mata rashin adalci ne tsakaninta da ƴan uwanta, abokan zamanta kenan su biyu. Ta ce sai ya ce ba shi da ansar da zai bata, amma zai sake ta ta jira shi. Ta ce har yanzu bai ce mata komai ba. Ta ce tun azumi yanzu ga shi har an yi sallah, shine take tambaya za ta iya kai maganar zuwa waliyyai?
A guje kuwa, ta yi maza maza ta kai ta sanar da magabata. Inda bai zo ka gai cewa za a sake ta, ai bai kamata mata bari idan ce ya kwana ɗaya biyu ba. Ta je ta sanar da waliyanta da magabatanta, kuma idan akwai wani laifi da take masa ta daina. Allahu a'lam. Na'am.
Wannan take cewa tana tare da mai gidanta, duk sanda suka samu saɓani to sai ya faɗa wa danginsa, ya ta faɗa masa da ƴan uwansa, sai ya ce shi ma ba daɗin zaman yake ba, shi ma haƙuri yake da ita. To ta ce ya faɗa haka kusan sau biyu. Ta ce wancan na farkon a gabanta ya faɗa, na biyun kuma ta ji yana waya ya faɗa musu. To ta yi magana
cewa ta ya gaji ita,
irin dai haƙuri yake ma da ita, shi ba daɗin zaman yake ji ba.
Magana haƙuri injiniya, kusan kowa ma haƙuri yake da matarsa.
Eh, to ita magana dai
ko da ke kanna ce kowa fa ko
sai da yawa
akwai waɗanda.
Sai ta mishi magana akan me yasa yake mata haka idan sun samu saɓani, wai kowa sai ya sani. Shine yace ai dama an dai aka yi aure zaman haƙuri ake. Ita kuma magana tana damunta sosai. Wannan magana ta cewa shi ma ba daɗin zaman yake ji ba, haƙuri yake da ita. Magana tana ci mata rai, shine take so malamin Allah ya ba ta shawara.
Shawara ta haƙuri, kuma ta tambaye shi me kake nufi da wannan kalmar ko kuwa
gaskiya
ita ma ai ta san haƙuri take da shi, shi ma kuma haƙuri yake da ita. Ba na ba ki shawara ki kashe auren ki saboda wannan, amma dai yana da kyau ki tambaye shi me yake nufi, kuma ki ga mai ya daina gaya miki, gaya masa ya daina gaya miki. Wallahi wa'alam. Na'am.
Wannan take cewa wai idan mutum zai yi karatun sallah dole sai ya yi bismillah ko ba dole bane?
Dole ne sai ya yi bismillah, alhamdulillah ba. Ai aya ce daga cikin ayoyin bismillah.
Fatiha.
Na cikin Fatiha. Aya ce bismillah Fatiha daga cikin Fatiha. Aya ce daga cikin ayoyin Fatiha. Na'am.
Wannan take cewa tsohon mijinta ne Allah ya mishi rasuwa, kuma ta ce akwai bashi da yawa a kansa. To an samu dai wasu sun bayyana bayan ya rasu, shine take tambaya ta riga ta yi wani auren, shin ya halatta ta biya masa wannan bashin alhalin mijinta bai sani ba? Sannan kuma tambayar ta bi take cewa
ban gane wannan, sai ka dan maimaita ta, ban gane me take so ta ce ba.
Ta yi aure sai mijinta ya rasu to wanda ya rasu ana bin shi bashi sai ta sake wani auren to shine take tambaya ya halatta ta biya wa wancan tsohon mijin nata wanda ya rasu bashi ba tare da wannan sabon mijin nata ya sani ba
kare kuwa
sannan kuma take cewa akwai wasu basussuka wanda ba ma a sani ba ana bin shi
ya kare
ne suke take tambaya ya za a
to na farko dai a biya masa din ina ai tsohon mijin ki ne wata kila ma bashin da yace din tare kuka ce ne a biya masa ko a sa ƴaƴansa su biya masa kuma da mun ba shi kin ga sabon mai gidanki ba saboda kishi irin na maza sauran kudaden da ake bin sa bashi ba sani ba ki rubuta ki tura ƴaƴansa da magadan suke ce ku kokari ku biya uban ku bashi da ake bin sa dan sanannen abu ne cewa duk wanda ya mutu ana bin sa bashi ba zai shiga aljanna ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan haka a biya masa a taimaka masa kuma a yi bayanin sauran basussukan a biya shi sai manzo Allah tun kafin abin da mutum yake tambaya akan bashi shi akwai bashi akan wani eh akwai to a biya masa dan Allah karba mu da cin bashi Allah karba mu da cin bashi Allah kare mu na'am
wannan take cewa tana cikin tashin hankali Allah ya hada ta da miji wanda baya tsoron Allah tace matan sa biyu amma kuma tace mazinaci ne tace baya sauke hakkin da Allah ya dora masa tace kullun a cikin treatment na infection take ma'ana tana maganin sanyi kullun ya kama ta saboda neman matan da yake yi tace gashi baya sallar asuba shine take tambaya za ta iya neman saki tace ko ibada take tace ba ta jin dadin auren tace kuma ba ta gane kan dukiyar ta saboda ita da kanta take ce fa ne duk wani haki baya saukewa tace ba ta taba gamsuwa da shi ba amma kuma mahaifanta su ne tace matsalar sun ki gane halin da take ciki duk bayanin da za ta yi musu sun ki fahimta tace shekara ta hudu a cikin wannan halin tashin hankali shine take neman shawaran malam
in shawara ba wanda dogon turanci malam kawai ta neme su wuce mata ni dai a fahimta na ta lallaba iyayenta ba su hakuri shekara hudu ai ta hakuri malam shekara hudu ta hakuri wato ni irin wannan zama na kunci da mata suke ciki a tattoshe musu ta hanyar da za su iya numfasawa ba daidai ba ne kuma wasu iyayen suna kuskure wallahi kamar ɗanka yana cikin bala'i shekara hudu bala'i shekara hudu
infection gaba
kuma ga mutumin nan fasiki ne ki kashe auren nan kawai ki kashe shi murus halal ne ki kashe wannan auren ko kuma ki neme sauƙiya miki Allah sauƙi iyayenki kuma ki ba su hakuri ki ba babanki hakuri ki ta ba shi hakuri ki ta ba shi hakuri Allahu alam na'am
wannan take cewa dan Allah ya maganar seminar ko kuma wannan training da malam yace za a bude wanda suka kusa su yi aure akan wanda za su yi aure
sai haka ne
za a koyi
dama mun ce bayan Ramadan ne insha Allah mun dawo za mu dan yi shirye-shirye to muna nan muna ta kan kikin tsaba mu gama ba in Allah ya so yadda idan mun kimtsa din za mu sanar da ku sai a zo a yi ta bugawa in Allah ya so yadda a dan kara mana hakuri kadan amma waɗanda ya zama larura ne za a yi musu auren kuma suna buƙatar a musu dan tambayi ko ya za a iya dauko su a kawo su sai a yi musu ƴan nasihu insha Allah
wasu mafi yawa na nesa ne ba
na'am okay wasu a nesa suke wannan babu laifi su ne mun lokaci ko ta online ware kuwa za a iya yi insha Allah a kuma bude wannan tsarin Allah ya samu dace
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma mijinta baya sauke mata hakki na aure so sai ta tafi gidan su sai ta yi wata biyu ta ga zaman ba zai yi ba ita da mahaifiyarta sai ta dawo ɗakin ta to da ta dawo sai ta ga ya saka wani ɗan uwansa ɗan ƙaninsa ne a ɗakin ta tare suke kwana
to
sai ya ce ita ta dinga kwana a falo
hmm?
So haka dai ta haƙura tun azumi har yanzu
ban gane ba fa kai
gida ta je yaji tai sai wata biyu da ta je gidan sai ta ga zaman gidan fa ba zai yi ba
ta dawo da kanta kenan
ta dawo da kanta to da ta dawo sai ta ga ɗakin ma ya sa wani tare suke kwana da wani ko dan kanin shi ne haka dai sai ce ta dinga kwana a falo
gashi yake kira
wallahi tace yace ta dinga kwana a falo tace yanzu to tun azumi har yanzu
kuma a falon take kwana
eh a falon take kwana
shi din kuma yana can tare da wancan
yana daki suna kwana
tare da wancan
to
kai wulakanci mazan akwai wulakanci wasu
to kuma kullun cewa yake ya gaji tace har dukan ta yana yi
a hakan kuma ta dawo
tunda idan ma ina ga abin da yasa ta tafin kenan to kuma wai yanzu mahaifiyarta tace idan ta rabu da shi wai sai ta samu mijin da yafi ta kaskanci kuma sai ta yi da na sani kuma wai inuwar al'arshi sai ta girgiza duka dai
to kaga in dai abin da dai muke faɗa din iyaye suna ganin ana yi wa ƴaƴansu azaba kamar ba sa son ƴaƴansu iyaye yau wasu daga cikin su tallan kai da neman kai suke da ƴaƴansu ƴan mata wanda ba daidai bane iyaye suna gani ana shiga haƙƙin Allah ana cutar da ƴaƴansu amma ba za su iya magana su tsawatar ko su ana ko su sulhunta ba to iyaye da suke da irin wannan ɗabi'a ai musu addu'a Allah shirye da su Allah ya ganar da su sannan kuma a rinka musu bayani ta hanyar da za su rinka fahimta yanzu kaga wannan iya azaba iya rashin mutunci iya rashin arziki in dai a yanda ta faɗa ne a bayanin da ta yi ita kam ai ta gamu da shi a wajen wannan mijin wulakancin ya wuce duk yanda kake tsammani to wala Allah za a iya cewa ta yi haƙuri zuwa wani lokaci ko zai gama hucewa ya dawo wala Allah kuma a ce da ita inda yadda za ta yi ta nemi ya sauke mata kawai ta koma abinta dama ke kika tafi kika dawo da kanki kala sauki
duka
adda duka wai har yanzu maza suna dukan mata ne
are ba
to Allah ya sauki kai mata akwai hakuri wallahi
ga kwanan falo ga duka ga kwanan falo
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yayi na'am
wannan take cewa wannan yake cewa ya matsayin wanda bai sallar juma'a ya bata har sau biyar kuma ba da wani dalili ba
malaman suka ce guda uku ma idan mutum ya bari ya shiga layin munafukai guda uku kadai ma ba biyar ba ya shiga layin munafukai wannan ya kamata a zo a yi mai wa'azi na ƙasa baki ɗaya a kansa
yana ji ina da shi ya rubuto tambaya
Allah ya yi masa Allah ya sa ya daina yi Allah ya sa ya daina yi amma haramun ne ke aikata na
wannan yake cewa wai idan mutum ya samu karaya aka yaje asibiti sai aka sa masa karfe a cikin kafarsa shine yake tambaya idan da kansa ya sai karfan ko wani ne ya sai masa aka masa aikin aka sa shine yake tambaya ya halatta idan ya rasu abin ne shi da wannan karfan a jikinsa
to karfin a jikin su yake a tare da shi
irin wanda in aka suka karya asibiti zaka ga an sa masa karfe
na har abata zai ya halatta abin ne shi wannan ya halatta abin ne to da balle karfin za a yi
ya dauka sai an cire
shi za a iya cire shi na'am
wannan take cewa ba ita kadai ce a wajen mijinta ba tace yana da yara da yawa to ba sa samun isasshen kulawa
yaran duka nata ne
a'a ba nata bane yana da wasu matan ita yarta guda daya shine take tambaya akwai laifi a ciki ta dinga kula da tata yarinya kamar yanzu idan ya bada kuɗi ai musu wani abu kamar dinki ita ta cika kuɗi ta yi wa yarinyar ta kaya masu kyau saboda shi gaskiya ya ce ba yadda ba baya jin daɗi baya so saboda sauran yaran in sun gani ba za su ji daɗi ba ita kuma sai take ganin kamar ba a yi mata adalci ba abin ya bata mata rai sosai shine tace dai bari ta tambayi mallam ya ba su shawara
to kamar misalin rashin adalcin ta wani bangare
wai a hana ta taya wa ita hidima
gaskiya ne tana da yanci mana ta yi wa ta hidima
eh
inde ba rena wa ta yi ba ka san injiniya wasu matan ba su da kirki ne na farko dai ban ba da amsa ya halatta uwa ta sai wa ƴaƴanta gwalagwalai ne a keken hawa a mota ne duk abin da uwa za ta iya yi wa ɗanta na hidima ya halatta ta yi
to
a shari'a abu na ɗaya kenan abu na biyu akwai wanda bai halatta ba akwai matan da duk abin da miji ya saya ya bawa ƴaƴansa uniformly kowa iri ɗaya to ita rena take ce ta ce ɗanta ba zai sa wannan yadin ba mun faɗa a karatun baya ne ko a wani karatu ne na masallaci cewa yanzu masifar da yake damun mazaje sai ka je ka gama ƙuri a dakar ka ka sai wa yaranka wasu ƴan shaddodi ko ƴan yadudduka matar ka kawai sai ta zo ta canja ta ce bi ba bara ku sa wannan kayan ba ranar sallah sai ka ƴaƴan ɗakin can su ne ƴaƴan talakawa ƴaƴanka ga kayan da ka dinka musu wannan kuma an canja musu to kada mai gida ya bar wannan wulakanci da kaskanci a gidansa to kaga wannan matar in ba mun kula ba wata kila fata wannan tata mai gidan yana siye musu iri daya wa sauran ƴaƴa to ita kuma sai ta canja nasu ya zama ƴaƴanta suna daban to wannan bai halatta ba sai dai a ce ta sa kudinta ta kara wasu daban idan wance an musu kala uku uku ita kuma ta kara musu kala biyu a boye bayan an gama saka na mai gida sai a zo a sanata wannan babu laifi a yau Allah ya jarrabe mu da mata ma da yawa waɗanda mace mijinta zai sai mata atamfa ga atamfar da fa yi ga dama ya sai mata amma wallahi akarmaka Allah tana ajiyewa za ta ɗauka ta kira ƙawaye a zo a ɗauka a je a canja mata ita ranar sallah sai dai ka ga sauran matan ka ga atamfan da suka sa ita kuma tana kwalisa nata daban akwai wanda yayanta za ta kira a waya a siyo mata a kawo mata akwai wanda uwarta ce za ta ce wata iri ya dinka miki ta ce ka za ce ba za ki sa kaza ba to duk matan da take wannan renin arziki ne bai halatta ba kuma zai iya lalata zaman lafiya a cikin auratayya kuma wannan kamar rashin godiyar Allah ne to in dai wannan ne bai halatta ba amma dan mace ta je ta siyo ƴaƴanta wani abun sha'awa saboda tana cin ƴaƴan kishiyoyi ta je ta musu dinki nasu na daban wannan duka ba halamu ba haramun bane in dai ba an yi ne da aniya a rena mai gidan ko a wulakanta abinda mai gidan ya kawo kuma wa bitali wannan yana jawo kaskanci wa mai gida a gidansa zai jawo kaskanci ka san kaskancin shine yaran za su rinka ganin cewa uban bi sai siya musu abin da suke so ba yaran za su gani sannan kuma sauran matan zai zama masa fitina
shima abin da ya faɗa
yawa zai zama fitina ai wasu matan za su gani cewa ai an ware wance ce tunda ai mazan suna kewaye eh mutum ya ware wata mata ya mata lodi ya bata kudade wata kuma ya bata hakuri ko ma ya kula ta rashin haka in shi ya fa alheri sai dai ai amfani da wani usulin ba wannan ba wala wala nam
Allah ya saka da kai wannan take cewa wai yarinya tana da ikon da za ta fadi sadakinta ko kuma waliyin ta ne zai fada kamar kawunta haka shi sai ya tambaye ta ko kuma kawai shi zai je ya fadi sadaki
ita da mushi sadaki da mun duba ake ganin darajar yarinya karatunta na addini karatunta na boko sauran abubuwa da zai dada inganta kimanta sai a sa mata sadakinta idan ita ta faɗa da kanta ta gaya wa magabacinta ba laifi bane ma ba wai ta kira uban mijinta ta ce kaza za a bata ba a'a ta sa wani ya faɗa wannan ba laifi bane wallahi alam
wannan take cewa mutum ne wai ya sha nunan kakarsa ta wajen uwa na tsawon wata biyu to sai kuma aure ya hada shi da kamar da suka ce diyar kanwar mamarsa wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamarsa ma'ana kenan jikar kakar ta
sai wannan abun sai an tsara mun bayani
mutum ne
dama ai ba aljanna
mahaifiyarsa ta rasu
na'am
sai ya sha nonon kakarsa wacce ta haifi mahaifiyarsa kenan.
To na gane, bari mu riƙa bani shi gaba gaba injiniya. Ma'ana uwarsa ta mutu sai uwar uwarsa ta ɗauke shi kakarsa, sai ta ɗauke shi sai ta ci gaba da bashi nono
har tsawon wata biyu.
Har tsawon wata biyu. To tsaya a nan, mutane ku fahimci wani abu guda. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa ya harumu min ar-rida'ati ma ya harumu min an-nasabi, da abinda dangantaka take haramtawa to shan nono ma yana haramtawa. Duk yaron da ya sha nono kawai, kowace mace ce kawai inda ya sha nononta, to fa ta zama uwarsa. Kamar yadda wancan din da ta haife shi uwarsa ce, to wannan ma ta zama uwa. Yanzu wannan kakar ta ɗauki sifa biyu, a shekarun baya kakarsa ce, a yanzu kuma me? Uwarsa ce. To idan an riƙe sai ka ci gaba da tambayarka, kenan yanzu wannan kakar ta zama me?
Mamarsa.
Ta zama mamarsa. Na'am.
Wai sai aure ya haɗa shi da ɗiyar ƙanwar mamarsa wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya.
To a ɗan bi ni a hankali, shi ma aure ya haɗa shi da ƴar ƙanwar mamarsa
wacce tana son nan ke.
To mana sai ya ce zai auri mana ƴar ƙanwar uwarsa da ta mutu.
Yawwa.
Uwarsa nan da ta mutu kakarsa ta bashi nono, to ita uwar tana da ƙanwarsa.
Yawwa. Ƙanwarta.
Ƙanwarta. To kuma ƙanwarta ta tana da ɗiya. Sai kuma izo ine meta zai aure ta. To shi kenan. Yanzu kaga in ka lura a yadda calculation ɗin yake a shari'a, yanzu shi fa wannan yaron ya zama matsayinsa ɗaya fa da uwarsa. Ka gane? A shari'a, kamar yadda uwarsa ta sha nonon uwarta, to shi ma wannan nonon da uwarsa ta sha ya saka bakinsa ya sha shi. Kenan a babin shayarwa layin su ɗaya da me?
Da mamarsa.
Da mamarsa.
Da ƙanwar mamarsa.
Da kuma ƙanwar mamarsa. To yanzu jama'a a hankalce, mutum zai je ya auri me?
Yarsa.
Dan uwa. Shi kenan. Yanzu wannan auren in an yi shi, to yarsa ya aura. Haƙ an yi ko ba yi ba?
Ai an yi.
Eh?
Har sun haihu.
Asan haifu. To a raba su.
To shi ne ake tambaya matsayin auren
su. Ai a raba su kawai. Babu aure tsakaninsu, kuma daga yau din sun ji wannan magana, to sai dai a raba auren. Daga yau din sun ji wannan magana sai a raba. Wata rana wata tsohuwa da cijiya ta je gidan wani daga cikin sahabbai, ta tarar da shi, sai ta tarar da matarsa, ta gan shi, ta ga yarinyar, sai ta ce kai aure kuka yi?
To fa.
Sai ya ce kwarai kuwa. Sai ta ce ai na shayar da ku. Suka ce mu ɗin kwarai kuwa, ai na shayar da ku shekara kaza a guri kaza. Suka ta musu. Sai aka tafi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka ji fa ya Rasulullahi, mun riga mun yi aure, yana buga angwanci malam. Annabi ya ce kaifa wa qad za'amat, yaya za mu yi ta riga ta raya cewa ta riga ta ce ta shayar da ku? Wannan auren kaga an yi shi ko? To Annabi lalata auren yayi. To shi ma wannan auren kaga an yi shi, to auren ba zai yi ba, kawai sai dai su rabu. To me hukuncin wannan yaya da aka yi ba? Yaya ne na shubuwa? Yaya ne na shubuwa? Da aka babu aure, in dai an gane lissafin nan, to kamar yarsa, kamar menene? Kamar yarsa ce zai aura.
Da a ce bai sha nonon ba to dama halal ɗinsa
ce. Da a ce bai sha nonon ba to halal ne.
Cousin ɗinsa ce.
Cousin ɗinsa ce.
Yar ƙanwar mahaifiyarsa.
Yar ƙanwar mahaifiya. La ilaha illallah. To kuma wannan in yana nuna wani abu, shi ne yake nuna mana haɗarin mace kurin haka kawai. Ki rinƙa ɗaukan mamanki kina bawa yaro. yan saboda tsabar rashin tari a gidan biki fa yaro yana kuka kawo shi sai ta karba ta bashi nono kin yi barna kin shigar da abuwa zai yi daga baya shekaru aure yazo shiga tsakanin su kin lalata zance ba ai karbi zo ki bashi ya sha zo ki bashi ya sha shi kuma yaro ya dauka ya ta sha duk nonon da yaro ya sha ya sha ya ajiye da kansa ya dada kamawa ya sha ya ajiye da kansa ya dada kamawa ya sha ya ajiye da kansa yasa uku to wannan matar ta zama uwarsa duk hukuncin uwa ya hau haka kuma abun zai tabi har yaya har waye Allah ya gane da mu namu
Allah ya saka da alkari wannan take cewa an yi mata aure shekara ɗaya kenan amma tun farkon auren take fuskantar matsala amma ta bar wa Allah tace abin da yafi damunta shine mijinta baya sallah akan lokaci wani lokacin ma duka sallolin yake hadewa sai dare yana kallon TikTok daga yayi sallah daga yayi sahur tace zai dafa kallo haka zai yi bacci sai ta tada shi sallah tace ita ya rabo ta da gidansu tun azumi tace amma sau ɗaya ma ya sha ruwa a gidanta in tai magana sai ya ce ai wallahi shi ya riga ya saba shan ruwa da abokansa ba zai fasa ba tafiya yake ma ya sha ruwa da abokansa shi ne take neman shawaran malam
to na farko dai ai malam ta riga ta ce ta barwa Allah in ka ga za ta iya zama da shi a haka a matsayinsa na fasiki ita ci gaba da zama in kuma ba za ta iya ba tai ta kokarin ta ga ya gyara ya daina wannan grace din da za ta bashi kenan idan bai daina ba ta nemi ya sauwake mata ta kashe auren ma'ana tunda ba za ta iya ba amma in za ta iya bari din ta bari wa Allah ta bari ta ci gaba da mai nasiha wannan shi yake kai mallam akwai matsaloli a cikin gidajen mu kaji wai ni in tambaye ka wai mun taba zuwa nan ko muka zauna ba a faɗi matsaloli ba na ma'auratan nan
ba shi yake zaunar da mu
kai lallahi wai lallahi kullun ne sai an kawo matsala
kadan ma daga ciki
wannan shine zai nuna maka hoton rayuwar da muke yi kenan fa a cikin al'umma wannan kwama challenge da kake ta ji yanzu fa wannan mallam waɗanda suka zama ƴan zamani suna iya zuwa shiga waya su turo mana tambaya mu dauka ne kenan ina wanda suke cikin ƙauye suke cikin daji ba su da wayar ma ina waɗanda ma ba su da halin da za su rike babbar wayar ma da za su iya tura tambayar ina ma waɗanda suke rayuwa ma a inda ba malamin addinin ma da za su iya tambaye shi kai ana zalunci a ƙasar nan Allah shirya mu iyaye dai ku rinka jin wannan shirye-shirye ku rinka daukan izina wajen nema wa ƴaƴanku gidan zama mai inganci Allah kai mana kwana
Allah ya saka kai wannan take cewa mijinta yana kaiwa wata uku ko biyu sannan yazo inda take tace yanzu tana da juna biyu da yana turo mata kaya ta tura masa wani gari to yanzu gaskiya ba za ma ta iya ba kuma inda take gidan nashi gidan da take ita kadai ce to shine yanzu ƴan uwanta suke so ta dawo gida ba saboda ba wanda zai kula da ita tayi ciki tayi nauyi shine take tambaya za ta biye musu ne ta tafi
kare kuwa
ko bai yadda ba
kare kuwa to za ta zama ta mutu ne injiniya
gaskiya
ba mai kula da ita ta tafi gidansu
shi baya nan sai
wata baya nan ina ta tafi gidansu ranar da ya dawo a dawo da ita shikenan kawai na ba yi mun kona da ta ba ci gaba
wannan take cewa wannan yake cewa ya halatta daga muryar da ladan yake idan ana sallah da speaker kuma ya hukuncin sallar mai yin haka
sallar sa tayi kawai dai yayi khilafun aulani da mu ci yayi sabanin abin da yafi dacewa dan shi ladanci asalin tarihin ladanci kamar da malamai suke faɗa na farko dai a masallacin Annabi ba a yin irin wannan tsarin liman ya faɗa ladan ya daga sauti yayi zakara kenan ba ai amma wata rana an taba zuwa Annabi ba lafiya alayhi salatu wassalam ya zo yana yin sallan ba a jin muryarsa dan haka Abubakar sai yake daga murya to kaji asalin tarihi inda wani abu ne da ake da Bilal ne zai yi da aikin ladani ne da Bilal ne zai kawai Bilal din ma bi yi ba da ka kuskure ne wani zai ce ai a Makka da Madina ana yi to su ma ai suna kuskuren su ma suna iya daukan wani mazhabi wanda yake mai rauni ko ta fatawa wanda take mai rauni ko kuma wataƙila suna lura ne da abin da ya shafi kasashen duniya da suke zuwa suna yin haka din ne dai saboda wannan suna da uzurorin su suke amma ba daidai bane wallahi wala amma dai sallah ta yi malam
to masha Allah
na'am
wannan take cewa wai an ce karin gashi haramun ne shine take tambaya shin kitsa gashin ne kadai haram ko kuma hadda wanda ake yi kamar hula a dan dora shi a kai daga baya in an gama sai a cire shi a ajiye
karin gashi haram ne saka hular gashi ma haram ne dan duka ƙarya ne me ƙarya saka abin da babu ne babu wannan abin ne aka dauka ana makala shi da aka duka haram ne bai halatta ba na'am
wannan take cewa ko yake cewa ya tashi unguwa gida mai tarbiya da bin sunna to sai canjin gurin zama ya kama shi ya koma rayuwa cikin ɗan gargajiya yace akwai masallatai a unguwarsa amma ba sa yin sallah yadda ya kamata yace akwai masallacin da yake kusa da su babu tsayayyen liman to sai yake yin kiran sallah haka to yace idan ya kira sallah ana samu ai sallah karfe 1 da rabi to sai yake tunanin idan ya tafi kuma ya je wani masallacin wanda suke yin kamar karfe 1 ko 1 da rabi wannan masallacin da yake tafiya ya bari ba za a yi sallah sai karfe 2 ba shine yake tambaya wai
dai kamar ya ba za a yi sallah sai karfe
2 in bai kira da yake ba sai ya lada
ba za a yi ba sai 2
sai 2 to shine yake tambaya da ya dinga tafiya yana zuwa ya yi sallah ta wuri akan lokaci ya bar wannan masallacin sai dinga sallar sa karfe 2 to gware ko gware ya dinga tsayawa ya dinga kira musu sallah at least ana yi 1 da rabin wanne yafi wanne yafi
idan har zai tsaya ya kira ai sallah 1 da rabi ai yayi na farko ya samu ladan kiran sallah na biyu ya samu ladan hada jama'a kuma at least ya sa sun yi sallah dai a wanda yi sallah 1 da rabi ai akan lokaci ne idan aka yi tsaya yayi a 1 da rabi ya kira sallah ya samu ladan kiran sallah kuma ya sa su yi a 1 da rabin tunda in ya tafi ya basu ba za su yi ba su yan gargajiya ne sai karfe 2 ya ci gaba da wannan jihadin kuma ya dage a yi kokari a samu liman da zai kula da masallaci Allah ya saka mai da alheri na'am
wannan yake cewa yana ganin mutane na yin bid'a amma ba ya iya gyara musu saboda karancin ilimi gashi kuma ya san abin da suke ba daidai bane amma ba ya iya gyara musu saboda ba zai iya jan aya ko hadisi ba so shine yake tambaya ya mai malam
zai ya tafi makaranta wannan shawara ya tafi tunda yana so ya hana bid'a ya hana shirka ya hana barna kuma ya ce ba zai iya jan aya da hadisi ba ya ce mu ya zai yi ya tafi makaranta ya je karatu kai ta rinka zuwa majalisai kana jin ilimi kai karatu sosai ka saka littafi ka zama mai al'amur bil ma'ruf wan nahyi anil munkari na'am
wannan yake cewa Allah ya ƙara mana lafiya da nisan kwana mai albarka ya ce dan Allah a koya musu yadda ake yin taimama
taimama yadda ake shi ne idan mutum ya tashi ba yi da ruwan alwala ko da janaba a jikinsa wannan tafin hannun haka kawai an gani sai ya shafi ƙasa haka an ga yadda ne ga tafin hannuna nan ƙasa ce sai haka ya karkaɗe saboda tsinkaye da kwakwani inda zai shafa a fuskarsa ko kuma ya hure haka sai ya shafa haka inda ya shafa nan to sai kuma ya shafe fuskarsa gaba ɗaya duka idan ya haka kawai zai sallar shi kenan ba wahala ya yi ɗaya ya karkaɗe ko ya hure ya shafa hannunsa iya nan guyan hannu sai ya shafe fuskarsa kawai gaba ɗaya sai ya je yin sallah da shi da wanda ya rola uwar su dai uban su daya
ina mata bismillah ita
na'am an gane zai bismillah wannan zai ambaci Allah kuma duk abin da alwala za ta yi taimama za ta yi shikenan wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhair wannan take cewa wai sallar da ake raka'a hudu kafin azhar bi ake yi ai sallama koko bi ake yi ai zaman tahiyya sai a ciko biyin a sallame koko hudun ake gaba daya sannan ai sallama
ana da tsarin ai biyu ai sallama ai biyu ai sallama ana kuma da tsarin a hade hudun gaba daya sallama daya
tahiyya daya
tahiyya daya sallama daya shikenan dai halatta na'am
ba maganar wai bi ai tahiyya a dora kama azhar
ba wai za ai biyu ai tahiyya a dora ba ko dai a hade su gaba daya tahiyya daya sallama daya in nace sallama daya ba wai ina nufin assalamu alaikum kwaya daya ba ba haka nake nufi yau ina nufin ma'ana ba sallama tunda raka'a hudu ne ba sallama biyu za a yi ba yawa ba za a yi ta farko a raka'a ta biyu ba ta biyu a raka'a ta hudu ba yau na'am
Allah ya saka da kamar take cewa mai gidanta ne baya zakar fidda kai shine ta ce za ta iya tara abincinsa ta bayar da shi sannan
ya mutu ne
a bai mutu ba maybe wai ta tara kafin lokacin ya zo ta dinga diba tana tara
bai ba laifi in dai za a yi babu cutarwa ya halatta
sannan tambayar ta tabi take cewa wai ya halatta mai gida ya dinga shiga gidansa ba sallama
a'a
ana yi ne shi yasa
ta ce wani bai hude
bai
halatta ba ko gidanka ne kai sallama mutane manta ma'anar sallama din suke yi ita fa sallama fa addu'a ne kake yi wa iyalinka kana assalamu alaikum wa rahmatullahi amincin Allah tabbata gare ku da rahama ta sa ka kasa yi wa iyalinka wannan kawai ka shiga ka ce ba ma guje ka shiga gidanka shiga gida ba sallama maguzanci ne ko gidanka ne shiga wurin jama'a ba sallama maguzanci ne ko da kai ne shugaba wurin ai ba ma wannan ba mala akwai waɗanda idan shine babba a wuri baya sallama ya fi karfin yayi musu assalamu alaikum sai dai da yazo a tattashi ana gaishe shi bai dai sallama ba wannan cikakken dan gargajiya ne kuma na addini haka in gidanka ne ma sai kai sallama yawa a ita sallama albarka ne guri da ba kowa ma za ka shiga kake sallama ballantana gidanka da mutane a ciki kuma dokar sallama ba ruwan shari'a da waiwai gidanka ne ko ba gidanka ba ne kawai inda za ka shiga guri kai sallama wai za da khaltun buyutan fa sallimu ala ahliya za ku shiga gidaje ku yi sallama na'am
wannan take cewa mijinta idan ta samu sabani da shi sai ya dinga ce mata ta bi duniya shi ne tace wallahi kalmar ba ta masa dadi shi ne take so dan Allah malam ya ba ta shawara
to mijinki yana buƙatar tarbiya yana buƙatar ya rinka zuwa makaranta a samu wani malamin addini a hada shi da shi mai nasiha tunda wataƙila ke yare na ki ko kin gaya masa ma bai zai bi ba shi ne shawarar kawai ta yi haƙuri na farko kenan ta yi ƙoƙari kuma ta haɗa shi da wani magabacinsa da zai sa ta daina yi wallahu a'lam na'am
wannan take cewa matar da mijinta ya rasu kafin ta tare za ta ci gado
yi mana matarsa ce tun da an riga an ɗaura aure da sadaki na'am
wannan take cewa wai nafilar da ake bayan sallar asuba da aka ce idan mutum yana zaune a wajen har rana ta fito ya raka abi Allah zai gina masa gida a aljanna a yadda ta faɗa to kuma ta ji an ce ko ya ji an ce ba a so a yi nafila lokacin da rana za ta fito shi ne ya ce so don Allah malam ya ƙara masa bayani a kan haka
idan ya shiga masallaci a daidai lokacin sai ya tsaya ko ta shiga masallaci a daidai lokacin sai a tsaya sai kar a zauna idan rana ta fito sai a yi sallar gaskiya ne ba a so a yi sallah daidai lokacin da rana take faduwa ko rana tana fitowa idan an tabbatar daidai wannan lokacin ne to bai halatta a yi sallah ba saboda idan hani da umarni ya zo ya qaddamu al-hadir al-mubin idza warad an-nasani aw ja'a an-nasani aduhuma a hazir idan nasi guda biyu suka zo ɗaya yana hanawa ɗaya yana cewa a yi to ana gabatar da wani hani ne akan cewa a yi nam
to ma'ana kenan wanda ya zauna a masallaci bayan asuba ya kai har lokacin ranar ta fito zai dan jinkirta ne bayan ranar ta fito ba tana fitowa
a'a in dai ta fito Abdullahi shikenan
okay saboda su abin ci abin da yake tambaya kenan
a'a in a lokacin da take fitowa bai halatta a yi sallah ba
sai ta fito complete
sai ta fito complete da aka ce ci gaba da zaman sa kuma ai ana faɗa a gogo a ce karfe kaza take fitowa eh dan ba da minti ɗaya biyu na'am in shigowa masallaci kuma sai ya tsaya
wannan yake cewa wai ya tashi yin sahur sai da ya sha ruwa ya duba lokaci sai ga ashe lokacin ya wuce saboda gaskiya wai inda suke ba a jin kiran sallah kamar dai ana
shikenan ya samu garabasa babu komai
to
ba komai a gare shi ya ci gaba da azumin sa na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su uku ne a wajen mijinsu su biyu suna gida daya ita kuma ɗayar ita ma gidanta daban to ta ce sauran sun fi yawan yara sai ɗaukan musu ‘yar aiki wanda suke su biyan ita mai aikin nan ita za ta yi girki ta yi komai ta musu komai ita kuma wacce take ita kaɗai ɗin ya iya ɗaukan mata ‘yar aiki ya ce sai ta dinga yi da kanta shine ake tambaya hakan da ya yi daidai ne
eto idan ka lura ai ya daukan waɗancan matan yar aiki ne saboda suna da ƴaƴa kuma ƴaƴan nan za su shagaltar da su akwai wahalhalun ƴaƴa daban da haka sai daukan musu mai aiki ta rage musu wahalhalu ke kuma baki da kowa sai ce ki je ki bai laifi ba ko sai ganki shi ne da ku ba ku da hakuri wallahi
har girki an ce wacce ita take yi yar aiki
a'a to kana ji na ba wani to idan ma sun yi girki to su kuma za su shigantu da kula da yayan su ai akwai hidindimu na yaya shi dai wannan wanda ya dauki yar aikin a yi masa adalci me yasa ya dauki yar aiki saboda waɗannan suna da tarin yaya waccan me yasa bai daukan mata yar aiki ba ita kadai ce
mutane su ma san da suna su kadai din bai daukan musu
warai ko da gaske indai abinda ta faɗa ne dai bai laifi ba gaskiya ba za mu dora mijin nan laifi ba amma in yana da wadata ita ma ya daukan mata aiki shikenan in yana da hali ke ma ke gayyato mai aikin ya daukan miki malam ka san sufa mace ko kana san baka ma gane tambayar nan ai ita mace iya burgewa ne a ce tana da yar aiki ai iya burge a ce zaka ko unguwa za su yanzu ai har alfahari yake idan za su je gidan biki sai ga mace ta yiwo kwalliya ta yiwo ado kawai sai ta ba wa ƴar aiki jaririnta da yarinyarta da baby back haka suke ai wai zamanantaka ne waɗannan mutane mu ba girki ba ne su yi wata
Allah bayan mota
eh
ai ba a sa ƴar aiki a gaba a baya aiki
ba zai yiwu ba bai zai yiwu to kai to auka take yi ai bai zai yiwu mulkin kenan ai ai su burgewa ne cashewa ne cashiya ce ai a ce yau tana ma da yar aiki to ita gani take yi ita an mai da ita baiwa ne ya za a yi waɗancan an ɗaukan musu yan aiki ita kuma ba ta da ɗan aiki ita abin da za ta gani kenan da haka mijin idan yana kusa yana jin mu don Allah alaji ka taimaka wannan matar kar ta fashe ka je ka ɗaukan mata yar aiki ita ma kamar yadda ka ɗaukar waɗancan yan aiki a zauna lafiya shikenan amma fa ni ina ganin amfanin ta bai laifi ba saboda ya duba wahalhalun da wacce take ciki ko suke ciki da tarin yaya ce bari a nema musu za su sauka musu na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa miji ne yake da mata uku biyun sun manyanta ita kuma ɗayar yarinya ce kuma yaran ta ƙanana ne baya aiki yayi ritaya to wai duk abin da ya samu sai dai yayi amaryar da yaranta ita kadai yake wace fane yake kokarin ya soke mata haƙi sauran kuma baya musu komai sai ya ce ƴaƴansu ai suna musu shine ake tambaya hakan da yake daidai ne ba yi da zunubi a wajen Allah kuma ya haƙin sauran matan akan shi jadadi suna da ya'ya da suke musu didda da ya'ya da suka ce kuma bi da ƙarfi
to matan sa uku biyu manya ne
da ƴaƴan su amma
ya da ƴaƴan su ko ɗaya kuma yarinya ce amma ita ma tana da yara
eh an kanana ba
eh to kaga dai nan sun yi tarayya su suna da yara ita ma tana da yara
nasu manya ne suna iya
eh shi mutumin baya aiki yayin ritaya
ya so fada ya musu yanzu ne da ya ritaya kudin baya isa sai yake iya ita kadai yake yi wa su kuma yace ƴaƴan sa suna musu
to na gane wana idan ya debo dan abin da ya debo kudin retire sa da pension sa
in bai kai ya ka ba
sai ya danna wa
amarya
wannan kuskure ne ba daidai bane zalunci ne saboda ai Allah bai ba ƴaƴan su Allah ya dora musu su dauki nauyin su ba tunda matan sa ne sai dai ƴaƴan sa su taimaka masa ya taimaka matan sa kuma dukkan suna da equal rights duk suna da haƙƙi abinda ya je ya ɗauko ya kasafta musu kuma yanzu to idan waɗancan ƴaƴan ba su yi ba fa zai iya yiwuwa su yi failin wataƙila kuma zai iya ba lallai su yi daidai ba ai zai iya magance abin sai ka ce wa ƴaƴan kai ku rinƙa kawo mun kuɗi duk wata in suka kawo masa sai ya ɗauka ya ba wa iyayensu ita wannan ya bata shi kenan amma ba ya ƙi ba su ba ya je yana taiwo waccan hidima ita kaɗai nan yi magana ce ƴaƴan su yi musu wannan ba daidai ba ne gaskiya fiƙihun bai yi ba kuma tsarin bai yi ba zai jawo fitina a gidansa kuma wannan shi ya sa ma suke yin tambaya suke magana amma kar ku manta ya halatta ƴaƴa su taimaki ubansu da ka sai ka karɓi abin da suke baka na taimako ka kasafta musu gaba ɗaya ka haɗe da abin da ka ɗauko din sai ka kasafta musu na'am
wannan take cewa ta taɓa ciro tambaya akan mijinta ya manyanta babu haƙƙin aure da sauran abubuwa saboda shekarunsa sun ja ita kuma yarinya ce mallam yace in ba za ta iya haƙuri ba ta rabu da shi idan kuma za ta iya haƙuri har ta Allah ta kasance sai ta ce wa Allah ya mata albarka wai yanzu haka ta taba take
me kace wai
ta rubuta
wato mijin ya mutu
ya rasu
shine Allah ya mata albarka
haka ne ta rubuta ko me
edit ka san kuma fa gaskiya albarkan ne fa wata wallahi wata zamani ba na sa wato ba su rufe ki da Allah wai nan ka san me ai mun karanta tambayar matan nan yarinya ce dattijo ya aure ta har muka yi ta bayani akan larurorin matsalolin mutum tsoho ya je aure yarinya da ma daga ƙarshe muka ce ta yi haƙuri in ta ga za ta iya idan ba za ta iya ba abin da muka ce kuma idan ta yi haƙuri wataƙila Allah zai mata albarka zai canja mata to ina jin mijin ne ya mutu ma'ana ta yi haƙurin mijin ya mutu yanzu ta kama take yanzu tun nufin ta mata murna kenan ko me
abin su bada addu'a take Allah ya zaba mata
ta haula wala ta kwashi
abubuwan shi
ta haula wala ko ce Allah ya ji kan dattijan nan Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa ita kuma muna miki addu'a Allah ya baki mijin kwarai Allah ya hada ki da mai son ki ba mai son dan abin da kika gada ba kuma Allah ya baki wanda zai kula da ke Allah ya baki wanda zai taimaka miki ni dai bazan ce ina miki murna ba dan ba za mu yi murna da wani da ya mutu ba muna miki dai fatan alheri Allah kuma miki zabi mai kyau na'am
Allah ya saka da alheri wannan take cewa wai yaro namiji mai shekara uku ya balaga sannan wai idan sha uku shekara goma sha uku wai idan bai nuna alamomin ba kamar buɗewar murya da sauransu sai ya sha azumi wai bai da lafiya shine ake tambaya zai rama ko ba zai rama ba
To shekara 13 dai ba balaga bane, ni yaron da yake da shekara 13 bai balaga ba gaskiya. Dan haka dan yaro dan shekara 13 ya sha azumi kar a tilasta mai a ce sai ya rama. Yawwa, shekara 13 ba balaga bane. Ga yaro namiji misali. Amma ita mace malam tana iya balaga daga ganin al'ada. Daka idan mace ta ga al'ada tana da shekara 9 to ta balaga, in ta ga al'ada tana shekara 10 ta balaga, in ta ga al'ada tana shekara 11 ma ta balaga har zuwa 15 dai. An gani? Daka wannan yaro bai balaga ba sai an dora mai azumi ba, amma dai azabar da shi yayi. Malamai sun yi bayani akan alamomi na balaga kamar haka. Akwai wanda suka lura da shekaru, alamar balaga ta yaro namiji da mace akwai shekaru. A shekarun akwai maganganu kamar haka. Magana farko suka ce yaro yana balaga ne idan ya kai shekara 15. Wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i, ra'ayin Imam Ahmad, jumhurin malamai dai. Da yawa-yawan malamai sun tafi akan shekarun balaga ga ya mace ko ga ɗa namiji shekara 15. Imam Abu Hanifa da Imam Malik suka ce a'a sai ya kai shekara 17. Wannan shine kauli na biyu, yaro yana balaga in ya kai shekara 17. Akwai wata riwaya da aka ruwaito daga Imam Abu Hanifa, aka ce sai ya kai ma shekara 18, kenan 15, 17, 18. Waɗannan shekarun duk wanda ɗansa ya kai wannan shekarun to ya balaga. Abu na biyu, ana gane balagar yaro da mafarki. Wa idha balagha al-atfalu minkum al-huluma وليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم. Yin mafarki, yaro ya mafarki ya ga yana saduwa da mace, ko yaro ya mafarki ya ga ya zubar da maniyyi, ya sadu da mace ya yi maniyyi ya tashi kuma ya ga wandansa a jike, to wannan kam yaro fa girma ya zo masa ya balaga. Sannan Imam Shafi'i Allah ya masa rahama ya kara da alamar balaga shine al-imbat, al-bulugu bil-imbat, shine mutum ya balaga ta hanyar tsurowar bakin gashi mai dan kauri a gabansa, a marasa. Ko mace ta ga bakin gashi mai dan kauri, gashi da yake tsurowa baki mai kauri wanda ake iya sa aska a cire shi, amma ba jan gashi ba. Akwai jan gashi yana iya fitowa wa yaro ko yarinya, wannan jan gashi ba alama ne na balaga ba. Ibn Hazm, Allah ya masa rahama, shi ma yana da ra'ayin cewa ana iya balaga bil imbat, mana idan an ga gashi baki ya bullo daga gaban yaro, to shi ma wannan balaga ne. Wannan shine ra'ayin na Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Imam Ibn Hazm. Mace kuma ana kara mata da haila. Da zaran mace ta fara zubar da jinin haila, a duk wata ta fara zubar da jinin haila, ko na kwana ɗaya, ko na kwana biyu, ko na kwana uku, ko har dai zuwa kwana 7-8 aksarul haid, to wannan shi ma ta balaga. Da zai yiwu a ce ba a san waɗannan abubuwan ba, a keɓanta da mace, a sadu da ita kawai a ce tana da ciki, to shi ma ɗaukan ciki alama ce ta balaga. Duk yarinyar da ta ɗauki ciki to ta balaga, amma duk wacce bata balaga ba kuma ba za ta ɗauki ciki ba. To wannan su ne alamomi na balaga. Allah gane da mu, na'am malam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan ta ce don Allah malam ya sa ta a cikin addu'a, tana cikin damuwa, mijinta ne wai rabu da ita, gashi ta gagara cire shi daga zuciyarta. Ta ce tana da ƴaƴa, wai yaran suna cikin wani hali, kuma shi wai kawai amaryarsa da ita ya damu daga shi sai amaryarsa ta ce kuma auren soyayya ta
to Allahu alam me dalilin da ya raba auren wata kila rashin kirkin ta ne ta zo ta kashe auren kuma yanzu abin yazo ya dame ta muna miki addu'a Allah miki zabin alheri tunda kun rabu kan muna miki addu'a Allah ya cire miki son su a cikin zuciyarki Allah ya cire miki kaunan mijin a cikin zuciyarki tunda yanzu ba mijinki bane mijin wata ne kai ya zama miki fitina kai ya zama miki bala'i kamar yadda yanzu kika aiko takarda abu na biyu shi din ne dai muke maimaita duk matar da ta saki ta kashe aurenta tana da yaya to zaka ji labari mara dadi da zai rinka faruwa akan yayanta bayan ta bar gidanta kina gani wannan gidan kin tsallaka shi aka baki takarda wallahi ya fi karfin ki ko kofar gidan mai gidan ya zanki wallahi sai ya ka miki dan sanda to amma ki rike auren ki dan ki kula da yayanki amma biki yadda ba biki gane ba mu yi mata addu'a Allah ya yi mata na malam
amin Allah ya saka da kai wannan yake wannan malam Ibrahim Sa'idu daga Radio Alkairi 90.5 Maradi Niger suna godiya Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana amin
amin masha Allah muna godiya Radio Alkairi Maradi Niger kamar yadda aka ce alkhairin wannan radio wallahi malam yana da alkhairi wato abinda zai baka mamaki ga radio alkhairi din nan idan ka je Niger in ka je da ce zuba karatun malamai sai ka ce a Najeriya ne sun fi da yawa daga cikin gidajen mu na radio saka karatun kan malamai kuma abin mamaki kyauta fi sabilillahi kyauta suna kokari dan haka ba za mu daina musu addu'a ba Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi kuma a hakan ma ga shi suna ta biyo mu anan to suna sa karatuka sosai Allah ya ba mu irin waɗannan gidaje na radio waɗanda za su ringa daukan karatuka na malaman addini suna sawa ana yadawa kuma alhamdulillah malam mu ma nan din kamar dai nan Kano ko din Najeriya babu garin da gidajen radio ake yawan sa karatun addini irin Kano malam idan garin Allah ya waye indai zaka bude mota duk tashar da zaka bude zaka ga sa karatu haka ne to wannan su ma kamata a yaba musu gaskiya wasu biya ake wasu kuma kyauta ne Allah ya sa albarka na'am
Allah ya saka
mu mai mana addu'a muna da niyyar bude gidan radio nan Allah hore mana Allah ya ba mu dama
Allahumma amin
mu bude radio al-ansar insha Allah
Allah ya amsa
na'am amin
wannan yake cewa wai akwai wata addu'a wanda idan mutum yayi ta Allah zai yafe masa dukkan zunubansa har da wanda zai yi a nan gaba wai wani ne yake aikata alfasha idan aka masa magana daina sai ya fada mai sai ya ce mai wai addiksan da yayi zunubin yana yin wata addu'a kuma ya san Allah ya yafe masa shi yasa ba ya daina aikata zunubin shine da yace masa gaskiya ya ba a hankali shine wannan din kuma yace da Allah malaika ya sa shi addu'a Allah ya bashi lafiya
to na farko dai ba haka bane gaskiya shi zunubi kan ba sai kai shi bane zaka tuba ko Allah ba aka annabi cewa li yakfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wannan annabi Muhammadu shi yake da wannan sifa manzo Allah kadai yake da wannan sifa Allah ya yafe mai zunubin da ya gabata da wanda ya jinkirta yanzu wannan ai akwai matsiya a cikin wannan magana mutum kurin i zauna ya karanta wata addu'a kafin nan da shekaru 40 50 ma wai duk zunubin da ya aikata an yafe masa wannan hankali ma bai zai dauka ba kuma wannan bude kofa ne wa ashararan mutane su ta ashararanci yanzu kaga ai shi ma ya bayyana zunubin yake an yi gama sai ce an yafe mai kaga wannan sunan ta magana banza ka wuce ka tafi ka bar ta kurin babu je ku ta tuba ku ta istighfar mutane ne mu afuwa Allah ya mana afuwa sanam
Allah ya
baka lafiya Allah ya baka lafiya kar ka yadda da wannan addu'a ta yan bid'a da suke kawowa suna yaudaran mutane kawai. Shi ka san sharrin dan bid'a malam, idan talauci ya dame shi sai ya kirkiro abu sai ya gaya mutane sai ya ce abiya. Suna wasarere da addinin mutane, duk irin wannan maganganun duk daga bakinsu yake fitowa. Na malam,
wannan yake cewa dan Allah mallan yayi wa mijinta addu'a Allah ya sa ya samu aiki mai albarka, tunda aka rufe musu wajen aiki har yanzu yana neman aiki wallahi bai samu ba.
To Allah Allah wuce ya washi da cewa shi kadai ba, duk wanda yake neman aiki ko sana'a Allah ya masa nasara ya bashi lafiya. Na'am,
wannan take cewa mijinta dan kasuwa ne suna cikin rufin asiri, amma babanta da yayyenta suna mata kallon su masu kuɗi ne ba ta taimaka musu tare sai da za ta yi da su. Mijinta gaskiya komai suna yi cikin jin daɗi, amma ba ta samun kuɗi da za ta iya bayarwa. Amma wani lokacin yana ba ta, amma dai ta ce ba ta da tattalin kuɗi. To ita damuwarta shi ne yadda ‘yan uwanta suke tambayar ta kuɗi ba ta ba su, so shi ne take so mallam ya ba ta shawara.
Eh, abu zahiri ne yake ai faqidu shay'in la yu'ti, wanda bai da abu ya za a iya bayar, tunda ba ta da shi inda ne za a ta bayar. Wannan rufin asirin, wannan rufin asirin in ba haka take nufi ba, ba ta iya tarawa take. Ka gani? A wannan rufin asirin da mai kai addu'a Allah ya rufa ma asiri, makota da ‘yan uwa da dangi abokanai su ganka kana cikin yalwa, wannan ni'imar rayuwa ce gaskiya. Idan kina da su ki ba su, idan ba ki da kuɗi ki ba su haƙuri, su ƙare shi duk zagin da za su yi da duk abin da za su faɗa, matuƙar ba ki da shi ne ba abin da zai same ki ko ya zo gare ki. Kuma dama yana daga cikin matsaloli, yau idan Allah ya sa wata ta auri mai ɗan maiƙo-maiƙo, to duk talaucin unguwan na akanta zai ƙare, duk wanda ya ɗebo buƙata kanta zai zo. Ku yi ta takurawa ‘yan uwanku, kuna matsanta musu akan abin da ba ku da dalili a shari'a, da haka karki damu. Allah ma bai zai kama ki da me yasa baki bada abin da baki da shi ba, karki damu. Wallahi wa'alam. Na'am,
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa menene hukuncin mijin da ya hana matarsa zuwa sallar Idi, shin za ta iya zuwa ko ya hana?
To manzon Allah da ya bada doka ce la tamna'u ima Allahi masajid Allah, kar ku hana mata bayin Allah zuwa masallaci. Duk wanda matarsa ta nemi za ta je masallaci bai da ‘yanci ya hana ta. In dai har matarka ta buɗe baki ta ce sallah za ta, to dole ka bar ta. Wannan shi ne shari'a, dole ne ka bar ta. Bilal ɗan gidan Abdullahi ɗan Umar, ganin mai zamani lokaci ya canja ba irin da bane na Annabi, kawai sai ya ce wallahi lanamnahunna, mu wallahi za mu hana su. Ibn Umar ya ce ashe ina ce maka Annabi ya ce kana ce Allah za ku hana? Ya ce to na daina maka magana har abada. A riwaya aka ce har ya mutu bai mai magana, wasu suka ce an sulhunta su. To ke yanzu kin ce za ki da ya hana ki, ai mai wa'azi watakila bai sani ba ne, watakila bai je makaranta ba ne, a ɗauki lokaci na yi masa wa’azi a gamsar da shi ya gane. Wannan shi ne wajibinki, ba a yi wa mutum hukunci idan yana cikin jahilci. Watakila mijinki yana son addini don bai sani ba ne, da za a gamsar da shi da harshe mai kyau to zai gane. Abu na biyu, karki ce sai kin je, tunda Annabi ya ce kar a hana ku. Yanzu ni ma zan iya ce miki ki je ɗin, to amma me ya amfani idan na ce miki je bayan kin dawo kuma ya ce ya suke ki akan zuwa sallar Idi na fila, auren ki ya mutu, ki haƙuri. Shi ne yake ɗauke da laifin, shi da ya hana ki shi yake ɗauke da laifin hana ki zuwa ɗin, amma ke kina da ladan niyya tunda kin yi niyya. Wallahi alam. Na'am,
wannan take cewa wai idan mace tana jinin al'ada sai ta yi alwala za ta yi addu'a?
Ba sai ta yi ba, ko yaushe za ta iya yin addu'arta. Na'am,
mai tambaya ta ƙarshe yake cewa dan Allah a yi nasiha ga ɗan uwansa ya buɗe banki ne kuma banki mai riba, shine ya ce dan Allah a ji hankali a mai nasiha ta yi in ya ji
nasiha mana da banki da abin da ba banki ba mu'amala da riba akwai hadari qur'ani ne yayi bayani akai ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafa kar ku ci riba ninki ninki الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فلن آيويني دي الله ما تقول كنت لكي حرم تأي مؤاملة دي ربا تو يا يمتن ريزو يبوطي بانكي بدا نمؤاملة دي ربا ga hadisan manzon Allah barkate wanda ban isa karanto su gaba ɗaya yanzu anan ba da suke magana akan tsinuwa da la'anta ga mai mu'amala da riba mai rubuta riba tsinanne ne mai dakon riba tsinanne ne mai cin riba tsinanne ne duk la'annu ne Allah yana fushi da su to yaya za a yi wani yazo ya bude wata ma'aikata gaba ɗaya ta ɗiban wannan riba harka ce ta la'anta harka ce ta tsinuwa aida yayi amfani da dukiyar sa ya bude banki na musulunci da dokoki da ka'idoji na shari'a sai ya samu dukiyar sa ta halal Allah ya janar da mu Allah ya dora mu akan daidai kuma Allah ya bayyana mana daidai din mai ba mu iko aiki da shi kuskure kuma Allah ya mana rangwame bari mu dakata nan insha Allah saboda kurewar lokaci وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم
تو ما سرارو ديكا ديكا أنا ما كازو كرشان شر منا غوديا غوند سكا بعد غود ما وانا شري يزو مكو كيز أي أكوي ثالث محمد ناصر سربا أكوي لكمان بلو نويلة أكوي مالا أبلاي رابي ومصطفى ببين أدتا أكوي كما مالا ما حفصت Yahya Abdullahi kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akan lamba ta WhatsApp +234809845965 sannan za ku iya kallon wannan shiri yana zuwa ne kai tsaye akan shafin Dr. Abdullahi Usman Gadan Kaya wanda yake YouTube da Facebook da TikTok da Instagram muna godiya akwai masu addu'o'i mallaka akwai wanda mara lafiya ce tana fama da shaytanu daga kasar waje ana tunanin maza a kawo ta Najeriya yace da Allah mallan asarta addu'a tana fama da shaytanu sosai
to Allah yayi mana Allah ya ba su lafiya larurorin shaytanu da aljannu din nan da suke kama mata da iyalai Allah ka takaita mana kuma Allah ubangiji muke roƙo ya yayi mana dukkan masifu yayi mana dukkan bala'i muna amfani da wannan dama muna addu'a wannan ƙasa ta mu Najeriya duka gaba ɗaya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya sannan kuma muna addu'a wa bangaren mu na arewa gaba ɗaya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya raba mu da dukkan sharri na masu sharri wannan jihohi namu na arewa da suke cin wuta ake ta zubar da jini ake ta kashe mutane ya ubangiji ka kawo mana karshen wannan kuma ya Allah duk wanda yake da hannunsa ya rabbi duk wanda yake da hannunsa ake kakkashe al'umma ake kakkashe mutane ubangiji Allah ka karar da shi Allah ka kawo mana karshen sa idan mai mulki ne Allah ka raba shi da mulkin idan mai sarauta ne Allah ka raba shi da sarautar idan mai kudi ne Allah ka gadar masa da talauci na har abada idan mai lafiya ne Allah ka jarrabe shi da ciwo da cuta duk wani wanda yake amfani da karfinsa da damarsa ya bada dama ake wannan barna ake wannan ta'addanci a wannan ƙasa Allah kar ka biya masa bukatarsa ubangiji Allah ka tuzarta shi kamar yadda ya tuzarta bayinka kuma muna kira ga masu mulki ku ne damar take hannunku yanzu ku ne Allah ya dora muku amanar mulkan mutane da kulawa da garurukansu da rayukansu, ku sani cewa wannan rauninku ne yake da bayyana. Masu mulkin mu, ina nufin gwamnati, wannan kashe-kashe fa da ake yi, wannan zubar da jini da ake yi, yana da nuna raunin gwamnatin ne. Raunin ne yake da bayyana, ana nuna gazawa, ko ana nuna ko in kula, ko ana nuna rashin damuwa da wasarere da jinin talaka, ko da jinin wanda bai da galihu. Ku yi amfani da damar da kuka samu kafin damar ta kubuce muku, ku taimaki al'ummarku. Masu mulki, kun yi alkawari za ku tsare jinin talakawanku da jinin 'yan ƙasanku Najeriya. Ina magana tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa kansila. Masu mulki, kun yi alkawari za ku tsare dukiyoyi na mabiyanku. Masu mulki, kun yi alkawari za ku ba da cikakken security a ƙasar nan. Masu mulki, ku sani kun yi alkawari za ku ba da wutar lantarki, za ku ba da lafiya a asibitoci. Masu mulki, kun yi alkawari za ku tsare daidai da dugon jini guda ɗaya a ƙasar nan. Duk kun yi alkawari za ku yi wannan. Amma yau ga mulkin ku ya zo, zai zo ƙarshe. Har yanzu jinin talaka da jinin wanda bai da galifu yana ta zuba. Me za ku iya gaya wa talaka, kuma me za ku iya gaya wa ɗan Najeriya a irin wannan barna da kashe ɗan adam da zubar da jini da ake, me za ku iya gaya mana? Allah yana kallon ku, talakawan da suka zaɓe ku suna kallon ku, mulkin da kuke ana kallon ku, damar da Ubangiji Allah ya baku ana kallon ku. Mu kullum a Najeriya kowa ya ji daɗi, a ƙasashe mu ba za mu ji daɗi ba. Ba za a ba mu tsaro ba, ba za a ba mu wadataccen abinci ba, ba za a ba mu wadataccen asibiti a magani ba, a magani a asibiti ba, ba za a inganta mana kasuwancin mu ba, mu ba ga hanyoyi masu kyau ba, muna gidajen mu ba ma iya barci, muna kasuwannin mu ba mu da aminci, muna garin mu ba mu da kwanciyar hankali, muna ƙauyukan mu muna kwana akan bishiya, muna dajukan mu an baza mu an kore mu, kuma kuna mulki kuna ana muku jiniya, kuma kuna shirin kuna cewa za ku dada komawa ku ci gaba da yi a haka. Wallahi duk wanda bai gaya muku gaskiya ba bai taimake ku, kuma bai taimake ku ba, kuma baya son ku. Masoyanku dai su ne waɗanda za su gaya muku kun yi kuskure ku gyara. Masu ƙaunarku dai, masu mulki, su ne waɗanda dai suke faɗa cewa ƙasa fa ba daɗi, ƙasa fa abin ba daɗi, ba daɗi, ana kashe bayin Allah, ana zubar da jini, talauci ya yi wa mutane yawa, tsadar rayuwa da al'amura suna ta hayayyafa. Waɗanda suke gaya muku wannan, wallahi su ne masu ƙaunarku. Kuma da wannan ne za ku ci zaɓe, da wannan ne za ku yi nasara. Kada kaka'ar tana zuwa kuma masifa tana yawaita. Yanzu ku duba abin da aka yi a garin Jos Plato. Ku duba wannan abu, wannan abu abun kunya, abun baƙin ciki. Kurun wasu mutane ba a san su ba a cikin gari, su zo su kakkashe mutane, kuma su gudu su tafi. Kuma ina kira ga musulmi, ƴan jihar Plateau da su kansu kiristoci, ku sani wallahi wannan shiri ne ake dan a hada ku fada. An yi Plateau ta kama da wuta, an yi Plateau ta wargaje, an yi Plateau a kasa zaman lafiya. Wai dan wannan ni'imar zaman lafiyan da kuka samu a waɗannan 'yan shekaru shi ne ake muku baƙin ciki, ana so a wargaza muku shi. ina kira ga mai girma gwamnatin jihar Plateau ka nutsu ka zama wayayye mun ji bayananka mun ji maganganunka ka zama wayayye kaka bari a sa jihar ka cikin tashin hankali da zuban jini da kamawa da wuta duk inda zakai kai adalci ka duba dukkan bangarorin nan gaba daya a cikin wannan barin jini da aka yi an kashe kirista an kashe wanda ba musulmi ba an kashe musulmi har yanzu ba a ma gama gano wasu adadin mutanen da aka kashe su ba wasu kuma an yi musu din sun dauki mataki sun daukansa da zato da rashin tabbacin waye musu kawai su zo su yi ta kashe mutane to wannan abin shi ake nema revenge shi ake nema daga Plateau ta dauka sai a jona wa Bauchi daga Bauchi ta dauka sai a jona wa Jigawa daga Jigawa ta dauka sai a jona wa Yobe daga Yobe ta dauka sai a jona Maiduguri da mun tana da shi daga nan sai a yi Kano sai a yi kaza sai a yi kaza shikenan su bunka mana wuta su halakar da mu kawai gaba ɗaya mu ta kashe junan mu gaba ɗaya abinda ake nefa kenan abinda ake nufi kenan da haka ƴan Najeriya ku waye masu addu'a ku ci gaba da addu'a wayayyun ciki ku fito ku rinka bayani wa mutane mutane suna buƙatar bayani da sharhi su fahimta naji dadin abinda wasu daga cikin kristocin jihar Plateau suka fito suna yin bayani cewa su fa sun fahimci wannan abun nema ake a hada su fada da ƴan uwansu wanda garin zaman gari ya hada su musulmi naji dadin wannan bayani amma akwai asharare kuma marasa albarka da su duka kura wutan abun suke yi bai da kyau wannan da aka ku yan arewa ku sani fa ku target ne da musulmin ku da wanda ba musulmin ku ba kuma da hankali ku ƙara nutsuwa kar ku bari damar da kuke da ita na cin kasuwannin ku a haramta muku kada ku bari damar da kuke da shi na walwala da shiga ayyukan ku da gwamnatin ku da gwamnatocin ku da kasuwannin ku da noman ku da hada-hada ku da transportation ɗinku je kaka dawo ɗinku kar ku bari a haramta muku wannan ku nutsu Allah muke kaiwa kuka ya mana maganin wannan tsiya da maganin dukkan matsiyata da suke wannan abu sannan kuma bara mu dada ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen ƙara gaya wa gwamnati ta dada fa jajircewa lalle fa wajibinki ne ba bacci gwamnati ba bacci babu wani shugaban da ya san me yake yi za a zo ana zubar da wannan jini ya kwanta ya bacci ko yi wani abu babu shi amma ya laita kaumi ya alamun bima ghafara li rabbi da haka wannan abin da yake faruwa Allah ya wadare da shi Allah ya kiyaye mu Allah ya dada kare mu mu zauna lafiya a ƙasar mu mu ci gaba da addu'a wannan ƙasa Najeriya Allah ba mu zaman lafiya ƴan Najeriya idan kuka bari aka gayyato muku fitina da zubar da jini da kashe-kashe mu kan mu za mu fi kowa galabaita a Afirka mu ne muke da yawa muna da tarin dukiyoyi muna da ƙananan yara muna da tarin mata muna da yawan kasuwanni muna da garuruka yumu-yumu muna da hanyoyi mun cakuɗa da juna muna da haɗa da juna idan bala'in ma yazo sai ka rasa ina zaka fita a Najeriya in bala'i ya same ka ina zaka tafi Kamaru zaka tafi Chadi zaka tafi gudun hijira Ghana zaka je ko Sudan ko Niger ina zaka je baka da inda zaka je dan haka lalle ne mu tsaya mu hada kawukan mu mu zauna lafiya mu kaunaci junan mu mu yi hakuri da juna da musulmi da wanda ba musulmi ba su yi hakuri Allah ya riga ya hada ku a ƙasa ɗaya Allah ya hada ku gari daya Allah ya hada ku kuna kasuwanci tare ku yi hakuri da junanku ku zauna lafiya shi ya fi riba shi musulmi riba san ana zaman lafiya shine zai sallah yayi wa'azi yace azu abi Allah shi ma wanda ba musulmin ba ina ce riba sa dai sai an zauna lafiya ne zai iya tallata manufarsa da kai lokacin da aka samu rauni aka samu ja baya to shikenan kuma barna sai ta rinka shigowa cikin ƙasa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu yanzu a nan Najeriya musamman mu arewa idan muna da wata babbar matsala to gaskiya matsalan nan a lamba daya ta farko ita ce matsalar zubda zubdan jinin nan da kashe mu da ake da tashin mutanen mu da ake daga kauyukan su daga garurukan su kullun wannan abun karuwa yake ba raguwa yake ba ba mu da aminci a cikin gidajen mu da kasuwannin mu ba mu da aminci a cikin hanyoyin mu kullun ka bude wayar ka kullun inda ka bude waya sai kaga abun bagin ciki sai kaga abun kuka sai kaga abun zubar da hawaye kullun ne babu ranar banza kawai da kaga alamar wuta tana kamawa da kaga alamar gawa zaka an ce an kashe su wane haka wallahi hukuma ya kamata ta tsaya tsayin daka ku sani Allah sai ya tambaye ku akan nauyin da ya dora muku wallahi sai ubangiji ya tambaye ku kuma duk wanda yake tare da ku bai gaya muku gaskiya ba bai taimake ku ba dan haka ku kyautata ku tausaya ku ji ɗayin bayin Allah nan da za su zo su jefa muku ƙura nan da ƴan lokuta ku bar su da rayukan su kar ku bari a karkashe su a rasa ba zai zo ya jefa muku ƙura dan haka muna fatan Allah ya sa wannan sako ya kai ga inda ya kamata ya kai kuma Allah ya ba su ikon gyarawa mu kullun addu'ar mu muna yi wa shugabannin mu addu'a ubangiji ya ba su ikon gyarawa mu ba ma tsine musu da albarka amma muna musu addu'a Allah ba su ikon gyarawa idan masu gyara ne in ba masu gyara bane kuma Allah kautan mana da su ya kawo mana wanda za su gyara mana wannan ita ce addu'a da zamu yi kuma muna fatan Allah ya kwantar da hankulan mutane Allah ya yaye musu dukkan bakin ciki da dukkan damuwa Allah ka nuna mana alkhairi kar ka nuna mana bakin ciki ya Allah duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka maida mana sharrin sa kansa
amin
Allah duk wanda yake nufin mu da alkhairi ubangiji Allah ka hada mu da shi ubangiji duk shugabannin da suke son ci gaban kasar nan Allah ka taimake su
amin
wadanda kuma suna da wata manufa a zuciyarsu da wani hikidi da kiyayya daga baga wasu al'umma su ubangiji Allah kar ka biya musu bukatar su kuma ka wargaza sha'anin su Allah ka tona asirin su ya Allah kada ka biya musu bukatar su ubangiji Allah kai mana arzikin zaman lafiya a Najeriya da kwantar da hankalin mu a Najeriya ya Allah kar ka bar mu cikin fada kar ka bar mu cikin yaki na kabilanci kar ka bar mu cikin fada na addini ubangiji Allah ka kare mu da karewarka ya Allah duk waɗanda suka dame mu Allah 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 ka dame su Allah duk waɗanda suka addabe mu Allah ka addabe su da waɗanda muka sani da waɗanda bamu sani ba ya Allah duk inda muke Allah ka ba mu kariyarka ya Allah duk inda muke Allah ka ba mu tsaro daga gare ka ya Allah duk wanda zai nufarce mu da fitina Allah ubangiji ka maida masa kansa ka ije masa kansa Allah ubangiji kar ka bar mu cikin tashin hankali kar ka bar mu cikin bakin ciki kar ka bar mu cikin rashin bacci kar ka bar mu cikin fatara da talauci ya Allah ka kare mana jinanan mu ka takaita mana wannan bala'i ka ba mu shugabanni na gari masu adalci ka ba mu waɗanda idan mun yi kuka muka kira su suna sauraron mu ya Allah ka ba mu masu zurfin fahimta masu ganewa idan an yi wannan ya Allah muna fatan ka ba mu cikawa da imani kuma ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka sa kuma su ƴan ƙasa da ake musu irin wannan bayanai su zama wayayyu su zama masu fahimta su zama masu ganewa idan muka hada kawukan mu za mu samu nasara a Najeriya in ko muka bari suka raba mu suka watsa mu to za su watsa mu kuma za su ci nasara ya Allah abokanan gaba da na cikin gida kai mana maganin su da na waje da suke zuwa da wanda za a kawo su nan gaba ubangiji in dai abokin gaba ne Allah karka ba shi gindin zama a kasar nan ya rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.